نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الأربعاء شهد أيضا وطن صفر هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شكرا دبو ليدا دريه ودا أشرين وان دي ليدا أشرين دا بيارغا وطن مي 1999. إذن جماعة بسمان تابا أجيه مكفارة كارنتو وني حديثي نسيدنا عمر wanda mun ainihin yi takhrijin shi a cikin sahihul bukhari din, ma'ana mun faɗi wurare da al-imam al-bukhari ya ruwaito shi kamar gurare guda shida a ƙarƙashin mu, muna karanta shi ne a yanzu a ƙarƙashin babu qissatil bi'a wal ittifaqi ala usman ibn affan wa fihi maqtal umar radiyallahu anhu, wato babin da ke bayani akan chaffar da musulmi suka yi wa sayyidina usman, suka yadda shine khalifa a bayan umar, da kuma bayani akan cewa da suka yi chaffa din dukkan su sun haɗu akan haka, da kuma bayani akan kashe sayyidina Umar da tarihin yadda al'amarin ya faru. Muka ce muna amfani da wannan damar ne domin mu gabatar da ainihin nasihohi a ƙarƙashin wannan hadisi wanda ke ɗauke da irin ainihin wato adalci da mutunta talakawa da sayyidina Umar yake a matsayin shi na sarkinsu. Sai muke amfani da waɗannan dama, muke gabatar da nasihohi gare ka da ke da wane da wance da kowa, duk wanda ya san cewa Allah ya ɗauki al'amari ya ɗora a hannun shi na jagorancin al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Al'umman nan al'umma ce ta da'awa, waɗanda annabi ke kirayensu gaba ɗaya, wato musulmi da kafirai, ko kuwa al'umma ce wadda take ummatul ijaba, musulmi waɗanda ainihin suka amsa kira. Wallahi sai kai adalci akan kowa. Kai ya kai fa sayyidina Umar, Allah ya ƙara mishi yarda, ya fita yana tafiyar rangadi jama'a, sai je ƙasar Sham, sai wani Reverend Father, wani shugaba malami cikin kiristoci ya zo ya ce mishi, ranka ya daɗe, ina son ka mutunta ni, ka zo coci na, ka ziyarce ni a coci na, ni da jama'ata. Sayyidina Umar ya ce, kai co ka yi haƙuri, ba abin da zai hana ni zuwa cocinka in ziyarce ka in girmama ka, sai don kasancewar cocin nan taka akwai gumaka, akwai hotuna, sa'annan akwai ganguna. Ma'ana ba don da waɗannan abubuwa ba, hoto, gunki, sannan ganga da sayyidina Umar ya ji. Saboda me? Saboda wannan Reverend Father yana ƙarƙashin mulkin sayyidina Umar ne. E to, haka a yanzu kai ma, kai ne zaɓaɓɓen gwamna, ko kai ne gwamnan soja, ko kai ne wane ne, suka gayyace ka wata harka ta su matukar babu abin da yawa shari'ar musulunci karan tsaye, ya halatta ka je, kuma in ka je ka samu damar shigar musu da addinin musulunci. Ba zuwa za kai ka bi su akan ɗabi'ar su ta arnantaka ba, ba zuwa za kai ka ji munkari ka kyale ba, a'a, wani fage ne ya samu gare ka na gabatar da da'awa, wata dama ce ta samu gare ka ta ka shigar da addinin musulunci. Kamar yadda aka samu da dama, yau musulmi sun ƙaurace wa ziyarar marasa lafiya a asibitoci, ma'ana hanya ce da wadda take Allah maɗaukakin sarki ya tattaro muku wasu marasa lafiya, kowane iri ne shi kuwa, kana da ƴancin ka je ka ziyarce shi, tare da cewa inda ba asibiti bane akwai mara lafiyan da ba zai yiwu ka je ka ainihin ziyarce shi ba. To, yana cikin sahihul Bukhari, Imam al-Bukhari ya ce babin da ke bayani akan zuwa gaida mara lafiya kafiri da kuma kiran shi zuwa addinin musulunci a halin da ka je ziyarar ta shi, ma'ana wani kafiri ne ba ma guje ne ko kirista ne, sai ya zan ba shi da lafiya, makwabcinka ne a kasuwa ko makwabcinka ne a ofis ko kuna ainihin wata harka, sai shari'ar musulunci ta shar'anta maka ka tashi ta kanas ka je gidan shi ko ka je asibiti inda yake ka je ka ziyarce shi, ka ziyarce shi kuma ka kiraye shi zuwa ga addinin musulunci. Jama'a, addinin musulunci sai da karatu ake, ba ban kaura ake ba. In ba haka ba sai ka ce me ya hada ni da arne, manzon Allah ya je, kafi manzon Allah tsoron arna ne, kafi manzon Allah tsoron Allah, kafi manzon Allah yanke zumunci tsakani da arna. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je, dauki sahihul Bukhari cikin kitabul janaiz, kawun shi ba shi da lafiya, manzon Allah yana da kawu Abu Talibin baban sayyidina Ali, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je ya ziyarce shi, ya gaishe shi, sai ya ga zai shiga gargarar mutuwa, sai ya kokarin kiraye shi zuwa ga addinin musulunci, amma da yake Allah bai yi mishi wannan arzikin ba, sai ya cika akan kalma ta kafirci. Haka manzo Allah yana da wani yaro, wani bawan yaron gidan shi, yana yi mishi aikace-aikace kwana biyu, sai manzo Allah bai gan shi ba, Yahude ne. Manzo Allah ya ce lafiya ina wani, aka ce ba lafiya ai, manzo Allah ya tashi ta kana sai je ziyarce shi a gidan uban shi. Da suka je sai manzo Allah ya zauna kusa da kanshi, sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin yi mishi wa'azi, ya kiraye shi zuwa ga addinin musulunci. Abinda ake so, kai ne sarki mai wuka ta ɗaya ko mai takobi ta ɗaya ko mai anguwa ko dagaci ko hakimi ko gwamna, wallahi ka baiwa kowa haƙƙin shi, sai ka kiraye shi zuwa ga addinin ka, sai ya fahimci cewa da gaske addinin ka addinin bi ne, domin ba da baka kawai ka zo ba, sai da ka fara kyautata mishi. Manzo Allah ya kasance yana kyautatawa wannan yaro, yau sai zan bai da lafiya. Tunda suke manzo Allah bai taba tursa saji ba, za ka yi wanke wanke gidana, ba za ka yi aike ba sai ka zama musulmi, a'a, kyawawan ɗabi'u yana nan yana nuna mishi. Da'awa ta farko kenan, kyawawan ɗabi'u. Amma sun kafa hotel, sun kafa gidan karuwai, sun kafa gidan charter pool, sun kafa komai, duk musulmi sun je sun shanya giyar, sun nene karuwan, sun biya kuɗin register pool din. Yaushe ne gobe za ka zo ka ce kunu amsalana, amsalakum ƴan caca mazinata? Yaushe za ka je ka buɗe baki ka ce kai ku ƙoƙari ku zama irinmu, irin suwa, irin ku macuta, azzalimai, ƴan damfara, ƴan sama da faɗi? Amma kyautata musu za ku yi, sai ku ce ku yi ƙoƙari ku zama kamar yadda muke. Su sun san da bambanci. Sai manzo Allah ya ce ka musulunta. Yaro sai yana kwanci, sai ɗaga kai yana kallon baban shi, yana jiran ya samu doka. Sai uban ya ce mishi atai Abul Qasim, kai wa baban Qasimu ɗa'a ka bi. Sai kalmar shahada ya musulunta, yana musulunta sai kuma ya mutu. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ya ce a zo mu haɗu mu wa ɗan uwan mu sallah. Ya ce ainihin wato ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi. Da wannan Imamul Bukhari ya hujja, da waɗannan dalilai ya hujja akan cewa babu laifi a tafi ziyarar kafiri. To yanzu asibiti tana nan, mutane suna buƙatar taimako, suna buƙatar a je a yi musu sannu. Sai zan al'ummar musulunci ba sa zuwa wannan ziyara, har na kuma kiristoci sai su je su yi wannan ziyara, daga haka sai su yi ta yaudare mutane, sai arna sai su je ba ma ziyara ba, sai su je ƙauye sai su kafa asibiti su kutun da guda. Akwai asibiti da na sani a Gwarzo ya kai shekara 30 wannan asibiti mission suka kafa shi, Christian missionaries ƴan mission suka kafa wannan asibiti da nufin su kirayi mutane zuwa ga addini. Amma wallahi ba su samu ko kwaya ɗaya ba har zuwa kusan shekaru 5 da na sani, ba su samu waɗanda suka bi su ba sai kwaya ɗaya afwan. Amma har yanzu ina tsammanin asibitin nan ba su rufe shi ba, suna nan suna yin waɗannan abubuwan har dai sai sun jawo ku zuwa ga addini. To amma al'ummar musulunci ba za a iya zuwa da la'asar a je a ziyarci marasa lafiya ba, sannan ku ya jiki ya jiki, a yi wa wanda yake buƙatar addu'a addu'a, mai buƙatar nasiha ko wa'azi a yi mishi. Wani musulmin ya cancanta da ya sallah a halin da yake, amma baya yin sallah, a faɗakar da shi ya rinƙa yin sallah. To ku je ku ga yadda su suke a cikin asibitoci, su je har in ya kasance addu'a za su yi irin tasu da suke ta coci, su yi a yi ta buge-buge, a yi ta iho-iho duk a cikin asibiti, kowa yana gani. To kuma wani babban abin takaici ta wani bangare, da zarar kuma da musulmi za su fara haka, shikenan sai kiristocin nan ko su ce ba su yarda ba, ko kuma ainihin a samu wani oga musulmi ne sai yake shi bai son rikicin addini, wai shi da ya ga musulmi ya ga masu rikicin addini, saboda shi ne oga. Allah ya kiyaye. To saboda haka wajibi ne sai an yi adalci jama'a. Sayyidina Umar wata ran tafiya yake fa, sai ga wani bayahude tsoho tukut ya sabo fatanya ka faɗa shi, wannan tsoho ina za ka? Yace zan tafi gona zan je in yi kwadago, halifan musulunci ya ɗora mana jizya, tun ina ƙarami nake biya, kuma yanzu al'amari ya kusa, lokacin biya ya kusa, shine zan tafi ɗan yi kwadago in samu kuɗin biya. Sayyidina Umar ya ce wallahi ba mu yi maka adalci ba, mu cinye ƙuruciyarka sannan mu wulaƙanta ka kana tsoho. Ya ce ku rubuta sunan shi, duk wata ku rinƙa bashi albashi ya rinƙa ci, kwana nawa zai mutu wannan? Sayyidina Umar kenan. To amma kai a matsayinka na yallaɓai ko ranka ya daɗe ko wane ne, tuna ka ga fili nawa ka ƙwace na arni, sama da faɗi nawa kai akan huɗɗa da ta haɗa ka da arni, yaushe gobe za ka je ka kiraye shi zuwa ga addinin musulunci? Adalci ake jama'a, ba wai cewa akai ku fifita arna ba, ba cewa akai ku so arna ba, amma ku yi musu adalci, dokar Allah a kansu ku tsaye musu da ita, kar ku cuce su akan haka. Sa'ad ibn Abi Waqqas shine gwamnan Sayyidina Umar a ƙasar Sham, ainihin ƙasar Farisa da suka tafi yaƙi. Na daga cikin nasihar da Sayyidina Umar ya mishi, ya ce ku sani da cewa arnan nan laifi suka yi wa Allah saboda sun saba mishi, shi yasa Allah ya halatta ku yaƙe su. Kuma in kuka yi wa Allah laifi kuka saba mishi, sai Allah ya zare hannun taimakon shi dangane da al'amarinku, sai ya zama wanda ya fi tattali sai ya nakasa wanda bai da tattali na gari. Ya yi musu nasiha ku ji tsoron Allah. Ina ma'anar haka? Ma'ana menene ke taimakonku ku yi nasara akan maƙiyanku? Shine bin dokar Allah, ba wai yawan makami ba. Allah ya shiryar da mu. To shine bayan da muka ji waɗannan zantuka dangane da tarihi na yadda ainihin mutuwar Sayyidina Umar ta kasance, to har yanzu ainihin wato Amr ɗan Maimun mai bamu labari bai gushe ba, yace aka ɗauki Sayyidina Umar aka kai shi gida. Da aka kai shi gida sai ya ainihin fara wasiya da cewa a biya mishi bashi. Jama'a, bashi in ba ya zama larura ba, bashi bala'i ne, bashi musiba ce. Sai in ya zama larura, kuma manzon Allah ya ce wanda di ya ci bashi da nufin ya biya, Allah zai taimake shi ya biya. In bai samu damar biya ba, ranar kiyama sai Allah ya biya mai daga taskashi. Wanda di ya ci bashi da nufin ya ci ya cinye, yana ga ya ci halan malak, to sai Allah ya zare albarka abin da ya ci bashin. Kaga tun daga nan sai abin ya ɗaiɗaice. Ga bashin ya ci, ba albarka, al'amarin ya watse, ana nan kuma ana bin shi, kuma sai Allah ya hana mishi sukunin da zai ya samu ya biya. Saboda haka kar a ce ai ana bada bashin ma'aikata kaza, ka ce ai shikenan banza ta faɗi shashasha na biki, bari mu je mu ci. A'a, ka tabbatar da cewa haƙoƙi ne aƙalla na jama'a da yawa. Kar ka ce a to ai ni ma na ci rabona, ai raba ne, ai raba ne, ba a raba ba. Tun da ba a raba ba, bai halatta maka ka ce bari ka je ka anshi bashin 100,000 daga ma'aikata kaza ka kidiya, tun da an ce na gwamnati ne. Ai kayan gwamnati kayan jama'a ne, kayan jama'a ba kayan ka ba. Kai ka ci 100,000, wani kuma bai ci naira 100 ba, kai ma ka zama azzalimi ko baka zama ba, ka zama. To don haka tabbas ka tabbatar da cewa matukar zaka ci bashi a wurin wani mutum ne ko wata ma'aikata ko a karkashin wani banki, ka tabbatar da cewa da nufin zaka biya. Sannan manzo Allah sai kasance duk sa'ar da ya salla, kafin ya sallama sai rinka roƙon Allah ya tsare shi daga taurin bashi. Aisha ta ce kullun sai kai haka ya manzo Allah, me yasa? Sai ce ai in mutum yana da taurin bashi sai zan yana da yawan ƙarya, sai zan yana da yawan alƙawari da yawan sabawa. To har akai sallah wata rana, sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ce jama'a cikin ku akwai ƴan uwan wane? Sai sahabbai suka ce, sai suka shiru. Manzo Allah ya sake magana kashi na ɗaya, kashi na biyu ba wanda ya magana. Sai manzo Allah ya ce to in dai suna nan su ji da kunnansu, ko ku sallama ɗan uwanku ya ci gaba da shan azaba, ko kuma ku fanso shi, saboda ya mutu ana bin shi ainihin wasu basuka. Abu Huraira ya ce inda kaga irin gaggawar da suka tashi don su biya mishi bashi, cikin gaggawa suka tashi suka je suka biya mishi wannan bashi. Da suka je suka dawo suka ce ya manzo Allah mun biya, sai manzo Allah ya ce sai yanzu fata shi ta huce, yana canda yana shan wuta. Waɗannan hadisai duk ko ma ka duba littafin Ahkamul Jana'iz wa Bid'ahu na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, duk ya kawo su tare da ainihin bayani akan malaman da suka fitar da su. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To bayan da muka ji Sayyidina Umar ya yi nasiha dangane da bashi, sai kuma ya ce in taliq ila Aisha ummul mu'minina, sai ya ce wa ɗanshi Abdullahi, ya kai Abdullahi ka tafi wurin Aisha uwar mu'minai. Faƙul, in ka je ka ce ya ƙara'u alaiki Umaru salama, Umar yana gaishe ki, Umar ya nemi ki sallama. Jama'a, ƙa'ida kenan dangane da sallama. An ba ku manta ba hadisin da muka karanta wancan da ke bayani akan cewa Umar na zuwa yana wa ƴar shi nasiha. Da Umar ya je wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba zuwa ya ce a ce manzon Allah ana sallama ba. Ba haka ake aladabin musulunci ba. Ka je ka ce wa yaro kai da muka ce ana sallama da wani, ba haka ake aladabin musulunci ba. Cewa za kai wani yana sallama da wani, sai ka faɗi sunanka. Haka har wasiƙa, wasiƙa wannan tsari da suka koya muku a Turanci, ku watsar musu da abinsu, tsari ne Yahudiya ce a cikin shi. A fara sa adreshi, sa'annan a zo a yi surutan banza da wasi, sai can ƙarshe sai ka sa yours kaza kaza wani. Wannan tsari ne wanda yake na Yahudanci, na Kiristanci. Manzo Allah ya bada doka, ya yi tsari, ya kawo mana shari'a wadda mun wadatu daga bin wannan. In za ka yi wasiƙa tun farko, bismillahir rahmanir rahim, sai ka sa daga wani zuwa wani. Haka manzo Allah yake, hadisi na cikin Sahihul Bukhari, daga wani zuwa wani. Manzo Allah in ya tashi rubuta wasiƙa haka yake, sai ya rubuta wa ainihin sarki Kisra, sarki wato sarki Kaisar, sarkin Rumawa, sarkin kasar Italy in baka fahimta ba, sai aka rubuta mishi wasiqa. Ana bude wasiqa sai aka ga daga Muhammadu bawan Allah ko manzon Allah zuwa ga Kaisar sarkin Rumawa, amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shari'a. Sai fa da suka fara yi kuwa ayaga ayaga, tunda ya fara da sunan shi ayaga, dan me zai fifita kanshi, to sunna manzon Allah kenan, su kuma arna ta su sunna ke can. A fara da address, formal ne ko informal ne ko wane ne, a'a rushe musu tsarin su, fara da irin yadda manzon Allah ya fara, shine formal, shine normal, shine accepted. Mun fahimci wannan da kyau ko? Sai ka fara da wasiƙa ka bismillahir rahmanir rahim daga Muhammad zuwa Ahmad, bayan gaisuwa kai sallama da sauran su, shikenan. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To haka wajen sallama, in ka je kofar gidan mutum kana son ainihin ai sallama da shi, ba zuwa za kai ka ce kai kira mini malam Ali a gidan nan, a'a sai ka ce Umar yana sallama da malam Ali, ka faɗi sunanka, wannan zai karfafe shi ya san muhimmancin fitowar da zai yi. Amma kawai tafi ai sallama da in yan fashi ne fa, ba je fa suke kofa bi ba da an ce ana sallama sai fita ta can bayan gida, sai an da an ce yana nan sai kuma da a ce baya nan. Ina kware da gaske khutbatul haja, ba so kake wasiƙa ka bukata ta biya wasiƙa ba, sai ka bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah, kana gama sannan wasiƙa daga wani zuwa wani, sannan sai ka ci gaba da jawabi min body min wane ne duk har min kai sai kai insha Allah. In talik ila Aisha, ka tafi wurin Aisha fa kul ka ce da ita yaqra'u alayki Umaru salama, Umaru yana gaishe ki. Ai kun san da muka karanta a can hadisin, haka ya cewa sai ya cewa yaron shi Umar, ka je ka ce Umar yana neman izini, yana yi wa manzon Allah sallama a bashi izini ya shigo. Sai ya dawo sai ya ce ai bai ce komai ba, sai sake jin kadan sai koma sai ya ce ka ce Umar yana neman izini. To haka ake yi jama'a, mun gane wannan da kyau ko? Gashi sai ya ce ka je ka ce wa Aisha uwar muminai, Umaru na gaishe ta yana mata sallama. Wala taqul amiral mu'minina, karka sake ka ce sarkin musulmi, karka ce sarkin muminai, karka je ka ce mata sarkin muminai yana gaishe ki, karka faɗa haka. Fa inni lastu al-yawma lilmu'minina amiran, domin a yau ni ba ni ne sarkin muminai ba, dan mutuwa ta zo, mulki ya kare. Jama'a kun ji tawali'u, dan kar Aisha ta dauka za a yi mata sama da fadi, wani dan fili ne ake nema a wurin ta wanda yake bai wuce kwanciyar mutum daya ba fa, shugaba ne na kasa kuma yake nema a wurin ta, in yanzu ne zuwa za a kore ta a wulakanta ta, in ma an ce za a biya diya kafin a kawo ga diyar duk an cinye, amma yanzu roƙon izini ne za a yi, dan fili ne inda yake son a kwantar da shi a rufe shi. Amma sai ya ce aje a ce yana gaishe ta, Umar ka a ce sarkin muminai, wa qul, bayan gaisuwa sai ka ce mata yasta'zinu Umar ibn al-Khattab, Umar dan Khattab yana roƙon izini. Jama'a haka al'amarin musulmi yake tun farko, sai daga baya ne da jama'a suka zama khalafiyanci yayi nasara akan su, bin ɗan baye nasara akan su, shikenan sai bid'o'i suka zo. Duk malaman hadisin nan da kake jin sa isnadi, don Allah ba malamai bane, amma ka taba jin an ce haddathana shaykhu kaza 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 kaza, tsaruwan su tawali'u ne kawai. Kaje an ce haddathana Musa ibn Isma'ila qala haddathana Abu Awana qala haddathana Husayn, ba alhaji ba malam ba shaykhu ba kowa, duk kuma sun cancanta. To amma mu yanzu da za a yi ruwaya isnadi, mutum ɗaya sai a gaya mai kambi 10, alhaji sarkin malamai dan malikin malamai dan kaza kaza, duk sai a bata isnadi, kaga isnadi wajen shafi nawa. Amma su ba ruwan su Musa dan Isma'il, haka Bukhari zai ce haddathana Musa ibn Isma'il, malamin shi ne, amma ba zai ce haddathana Sheikhul Allama Al-Hafiz kaza kaza Musa ibn Isma'ila Al-Waliyur Rabbani, duk ba zai faɗi wannan. Ha ya isar kawai, inda gaske ne ai kai babu bukatar gaskiya, bata bukatar ado. Amma in ka ji ana ta jona-jonan abubuwa, ciko ake son ayi, ciko ne kawai abubuwa mala. Yasa dan mutum ya haɗu da kai ya ce fa na Ahmad, ai ka ce na am, shikenan alhamdulillah. Amma ka hau kumbura kamar kulliya kwana, kai dan me ba a ce maka malam Ahmad ba? To me babu lalle a kai, ka je aikin haji ai ba a ce mini alhaji ba, sai ga ana ta musiba da mutum. To malamai ma suka ce cewa alhajin da ake dai ba kyau, ka suka faɗa yana nan cikin hajjatun nabiyyi. To Jabir ba shi ya ruwaito aikin haji ba? Ka taba jin an ce an alhaji Jabir shi ya ruwaito aikin hajjin annabi su kutun da guda? Alhaji Jabir ka taba ji? Aisha ba ta ruwaito ba, ita ma ta ruwaito, ka taba jin an ce alhaji Aisha? Matsala ce mai sauki jama'a, matsala ce mai, amma ka je ka yi doctorate degree, ka yi PhD, sai an gamu da kai an ce sannu malam, sai ka ce kai dokta ba kici ce to dokta to dokta dokta sai a ce dokta din dan a zauna lafiya. Allah ya shirye da mu ka ce yasta'zinu Umar ibn al-Khattab, Umar dan Khattab yana roƙon izini an yudfana ma'a sahibaihi, a rufe shi tare da abokan shi. Dama da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasu a nan ɗakin Aisha aka rufe shi, jama'a aka nemi a yi saɓani, wasu suka ce a koma da shi garin iyayen shi da kakannin shi Makka, Annabi kenan. Wasu suka ce a rufe shi a Madina a makabartar Baqi'a. Sai Abubakar ya ce Annabi ya gaya min ni da shi cewa su annabawa idda Allah ke sanya zan kabarin su nan yake ɗaukar ransu. Don haka kan gadan nan na Aisha da ainihin aka rufe da ya mutu a kai, to sai aka cire wannan gado aka haka kabarin shi, sai ainihin aka sa shi a wurin. To ɗakin Aisha ne, sai aka koma sai aka rufe ɗakin, in ba bukata ta kama ba Aisha ba ta shiga ɗakin. Shi yasa Aisha har take alfahari da wannan, tana cewa qubiba an-nabiyyu wa mata bayna tara'ibi fa hasbi bi hadha mafkharan wa kafani wal baytu bayti wal makanu makani. Tace an dauki ran Annabi, Annabi ya rasu yana rungume a jikin hannaye na. Tace kai ko wannan kadai ya ishe ni daraja, ni ma na isa. In yanzu ne ma bi hijabin Aisha ba cin yishi ba, ai ba ana jika ana shan ana tabarruki mala. Ma'ana manzo Allah ya mutu a rungume a hannun wance, waye ga sufa da baya ana taba jikinta ana neman tabarruki. Tace to wannan daraja kadai ta ishe ni, ma na isa. Tace wal baytu bayti, dakin da manzon Allah ya rasu daki na ne, wal makanu makani, wurin kwanciyar shi kuma inda yake kwanci a kabari wurin kwanciya ta ce. Don Allah Aisha bata samu daraja ba, to dakin sayyidatina Aisha kenan. Ana nan sai Abubakar Siddiq sai ya rasu, mahaifinta kenan, sai aka saka shi ainihin kusa da kabarin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yamma kadan. Kamar yadda na taba gaya muku, akwai wani malami ya ce na daga cikin abin da yasa wai Bahaushe yake cewa Abubakar garba, wai saboda kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallama, wato kabarin sayyidina Abubakar yana dan yamma da na Annabi kadan. Haka dai wai in ya tabbata wai garb ai garba kabarin Nabi sallallahu, wato yamma da kabarin Annabi, to shi yasa wai dai Abubakar sai kaji an ce garba. Wai haka ne ala fardu sihhatil qissa, in magana ta tabbata abu ne a kasar Hausa aka fada. Mun fahimci wannan da kyau ko? Wannan kenan. To sai ya rage wannan wuri, akwai sauran tazarar da za a iya rufe kamar mutum biyu. Sayyidatina Aisha ta ce in ta tashi shiga, takan shiga babu wani hijabi da rigarta shiminta ta tsakar gida. Amma daga sanda aka rufe sayyidina Umar, dan Allah ka dubi mata masu kula da addini, kaburka ne ɗaya kabarin mijinta, ɗaya kabarin ubanta, in ta tashi shiga sai kawai ta shiga da kayanta na gida yadda take. Tace amma tun daga sanda aka sa kabarin Umar, in ta tashi za ta shiga sai ta sa hijabi. Kabari wannan sayyidina Aisha, sayyidatina Aisha sai ta sa hijabi, saboda akwai kabarin abokin ubanta wanda yake ai wannan bare ne gare ta. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To sayyidatina Aisha kenan. Fa sallama Abdullahi dan Umar ya je sallama, wasta'zana ya je ainihin ya roki izini, summa dakhala alaiha. Haka ake, in aka yi assalamu alaikum ba sai a iskafira a fada gidan ba, in aka yi assalamu alaikum sai a ce in shigo, abinda aka ce maka sai ka aiki da shi, in sun ce shigo ka shigo, in sun ce koma koma, in sun ce dakata dakata. To haka da ya sallama sai ya nemi izini. Haka hadisi ya zo cikin Sahih Muslim, wata rana manzo Allah na daka a zaune sai Jabiru ya fado daki, haka sai manzo Allah ya ce ka koma kai sallama, sannan ka nemi izini, abinda aka baka ansa sai kai aiki da shi. Jabiru yaro ne a cikin sahabbai, ma'ana yaro karami, in ya kuskure ba ma kashi ba a yi ba, a'a irshad, sai a koyar da shi a tarbiyantar da shi. Sai koma yayi sallama, Annabi ya amsa sallama, kaga abin kula kenan. Kada yaron ka dan ka gan shi dan karami sai sallama kuma sai kai shiru, matar ka katte sallama sai ka ainihin yi shiru, duk wannan girman kai ne daga shedan. Maza da yawa matansu in sun musu sallama ba su ansa, an ta same ka daka tai assalamu alaikum sai ka kamar wani bijimin sa waya ansa da hanci. To ba haka ake ba, sallama yadda ta bude bakinta ta yi, kai ma ka bude bakinka ka amsa, inda hali ka kara ta ce assalamu alaikum ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Amma kar tai sallama ka ki ansawa, don mata na kawo kukan irin wannan. Sai ai ta koyar da mata abubuwa na sunna, mata kuma sai ai ta zagin su cewa ba su, amma da sun je makaranta sun ji wa'azi an koya musu, in ta je ta aikata sai zama mijin shi kuma nawaqidul wudu'i ne, shi kuma sai ya tawarwara abubuwa. To kaga inda ake samun matsala, in mata sai ce mala in mun yi sallama ba sa ansawa, in mun yi sallama sai ce wai ai daban ansa ba, ai mala'iku sun ansa. Kaji wani wayo kawai wai zai koma wani bangare na fiqh wai wayo, wai mala'iku sun ansa, wai shi yaki ansa ta ce me yasa baka ansa ba, ai mala'iku sun ansa. A don haka ne ta ma ta fado dakin mana ta ce mala'ikun ta sun yi maka sallama, shi yasa ka amsa sallama an ce maka sallama. To shine ainihin sai ya sallama ya nemi izini, summa dakhala, sa'annan sai ya shiga alaiha wurin Aisha, fa wajadaha qa'idatan tabki, sai ya samu Aisha a zaune ko a tsugune tana kuka. Fa qala, sai ya ce yaqra'u alayki Umar ibn al-Khattab as-salama, Umar dan Khattab yana ainihin yi miki sallama, saboda fadan sunan a haka bai rage darajar shi ba jama'a. Don ita darajar Allah ya baka, wallahi duk mutanen garin ku kada wanda yace maka malam ko alhaji ko shehi, daraja ta tabbata tunda Allah ya yarda. Kamar yadda mutanen Makka da aka zo rubuta sulhu aka ce hadha ma salaha alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Suhail ibn Amr, wannan shine sulhu ibn Amr, wannan shine sulhun da manzon Allah annabi Muhammad yayi sulhu da Suhail ibn Amr wakilin Quraishawan Makka. Sai suka miƙe tsaye, sai Suhail yace bi yadda inda mun yadda kai rasulullahi ne mai jayya da kai. Manzon Allah yace ashara rasulullahi din an rubuta musu Muhammad dan Abdullahi wa kafa billahi shahida, yace duk in kun kafirce ba ku yadda ni manzon Allah bane, Allah kadai shaida shi duk tafi taku kuma yayi ta isa. To shi yasa in Allah ya yarda kai shehi ne ko limami ne ko wane ne kai, ko da wani ya kiraye ka da izgilanci, ya kiraye ka ko ba da izgilanci ba, amsa. Ka zo cewa ya ce sannu Ibrahim ko sannu Ahmad ko sannu Muhammad ko sannu Isa, ce yawwa, ko assalamu alayka ya Ahmad, ka amsa mishi sallama. Kar ka ki amsa wai dan bai ce ya Sheikh Ahmad. Mun fahimci wannan da kyau ko? Darajar tunda Allah ya baka a matsayinka na wani tana nan, wannan rashin sa ta asuna bai rage ta ba. Gashi dai da yaje ce Umar dan Khattab yana gaishe ki, yaqra'u alayki Umar ibn al-Khattab as-salama wa yasta'zinu an yudfana ma'a sahibayhi, yana roƙon arziki wurin ki don Allah ku duba talakar shi ce fa, amma ba za a yi mata sama da fadi tunda haƙƙinta ne, filinta ne, ɗakinta ne. Yana gaishe ki, yana roƙon ki arziki, ki bashi izini a rufe shi tare da abokan shi Annabi da Abubakar shi ya zama na uku. Fa qalat, sai Aisha tace kuntu uriduhu li nafsi, da dai na tattalu wannan wuri ne dan ni da kaina, da zanga kabarin ubana ga namiji na ni kuma gani. Wala usirannahu bihi al-yawma ala nafsi, tace amma wallahi zan fifita shi a yau akan kaina, dan haka na bada izini in ya mutu a zo a rufe shi. Falamma aqbala, to yanzu Abdullahi dan Umar ya je ya isar da sako, to gashi nan ka kaddara ya dawo wurin sayyidina Umar, sayyidina Umar na kwance cikin jini yana dab da mutuwa. Kila sai aka ce da Umar haba Abdullahi ibn Umar, ga Abdullahi dan Umar nan fa ya dawo, kad ja ya dawo, kalar fauni, sai ce ku daga ni, a zahiri yana kwance kenan. Fa asnadahu rajulun ilayhi, sai wani mutum ya jingina sayyidina Umar a jikin shi. Fa kala, sai ce maladaika, don Allah jama'a ku duba, ya ku sarakuna, ya ku yallabai, ya ku wani duba duk sarautarka, duk rawaninka, duk kyarbinka, duk sandarka, yau gashi wani talakanka ne yasa gwiwa ya dace ka. Duk kasaitarka in ka mutu fa baka isa kai wa kanka da kanka wanka, ka sa wa kanka likafani, ka wuce gaba a je a kai ka ainihin makabarta ba, sai dai in sarkin arna ne kai ka iya tsaci. Arna ne suke kai kansu kabari da kansu, kaga an wuce gaba an nemi shi kida, zai kai kanshi kabari da kanshi, tsaci ne kuma wannan. Amma duk sarautar ka yallabai ne kai, kowane ne kai, ashe talaka din nan yana da muhimmanci. Wannan bafade naka da zaka bar shi ya zauna gashi nan kamar dindikwalo, yayi baki kirin yayi maiƙo, wallahi kanka ka wulakanta baka sani ba, ka girmama shi, saboda ba shi da yadda ainihin zai ya samu hanyar rayuwa tunda Allah ya kaddara yana karkashin ka sai ta hanyar ka. Kullun yana nan zaman sallama fadawa suke a gaban sarakuna saboda girmama, sai ga yadda kaga zaman tahiya karshe haka za ga ya zubar da kafafuwan shi a kasa, amma sai ga ba shi da muhimmanci a wurin sarkin, yana mutuwa kuma shine zai dauki sarkin na mutuwa, shi zai dauki likafani a tafi dinkawa su je su haka wa sarkin kabari, su je su yi mishi wanka, su yi kaza, ashe kaga kai ba kowan kowa bane da zaka kyamace shi ko ka guje shi ko ka wulakanta shi, ka girmama shi. Shi ma sarki fa jama'a bai taba zama sarki ba sai da aka samu talaka, aka samu wadannan fadawa.
don inda kowa zai taurare ce shi ma ya zama sarki, wa zai mallaki wani? Babu. Yana da muhimmanci wannan dogarin da ka gani, wannan driver naka yana da muhimmanci, wannan baiwa, wannan mai maka yarintaka yana da muhimmanci, domin babu yadda za a yi kai ka dauki ƙwaryar nika ka tafi ka kai inji. Amma shi ko sai ya dauka, lewa ma ya girme ka, amma saboda mukamin ba nashi bane sai ya dauka. Shi yasa wallahi ba karamin wulakantar da kai bane ka wulakantar da waɗanda ke karkashin ikonka. Allah ya kiyaye. Abdullahi dan Umar na zuwa sayyidina Umar, an jinginar da shi jikin wannan mutum. Fa qala, sai Umar ya ce, mala daika, wani labari ka taho da shi? Qala, sai ya ce, allazi tuhibbu ya amir almu'minina, irin labarin da kake so shi na zo da shi ya sarkin mu'minai. Azinat, ta ba da izini, ta yarda cewa a rufe ka a wurin ainihin kabarin abokanka. Qala alhamdulillah, sai sayyidina Umar ya ce alhamdulillah, ma'ana dama Imam al-Bukhari ya kulla babi, yace babin da ke bayani akan mutun ya burin ya mutu a harami Makka ko Madina ko Baitul Maqdis. Sai kawo hadisin Annabi Musa, yace Annabi Musa wata ran yana zaune a gidan shi, sai Allah ya turo mala'ikan mutuwa a zo jaraba Annabi Musa. Annabi Musa sai shigo, sai mala'ikan mutuwa ya shigo da siffan mutun, ya shigo gida ba sallama, ya tinkaro Annabi Musa gadan-gadan. Annabi Musa ta yake kawo wani kato ne, sai kwashe shi da mari, sai ido guda ɗaya sai ya fita. Mala'ika ya koma wurin Allah ya ce, ya Allah, ka aike ni zuwa wurin bawan da baya son mutuwa. Ba tatsuniya ba ne, wannan hadisi ne, gangaren hadisi sahihi daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'tazila ne suka soki wannan hadisi, cewa ya wuce za a ce wai Annabi Musa ya mari mala'ikan mutuwa. Ai, bai zo da siffan mala'ikan mutuwa ba, ya zo da siffan mutum ne kamar kai ne. Yanzu kawai kaga wani kato ya taho gadan-gadan, baka san me alakarka da shi ba, ashe kanin uban matarka ne. Sai da ka kwashe shi da mari tukuna aka kai police station, ba kai zaka je ka yayo beli ba kuma? A to, ka gani, sai a ce ka mari kanin uban mataka, a wani kato kamara, daga baya ne ya bayyana al'amari ga yadda ake. To, haka al'amari ya bayyana ga Annabi Musa, ya kwashe shi da mari, ido ɗaya ya fita, sai ya ce, ya Allah, ka tura ni wurin bawan da baya son mutuwa, ga shi har ya mare ni, ya fitar min da ido. Sai Allah ya mayar mishi da idon shi, sai ya ce, ka je ka ce wa Musa, tunda rayuwa yake so, ya ɗauki tafukan hannayen shi ya aza, ya ɗora su a bayan bijiminsa, duk gashi ɗaya da ya dafe a bayan shi zai tsawon shekaru gwargwadon haka, gwargwadon yawan gashin da ya dafa na bijiminsa da tafukan shi guda biyu. To, zai rayu a duniya haka, dubu kaza ne ko miliyan kaza, gwargwadon dai yawan wannan gashi. Da mala'ika ya dawo, to sai ya dawo da surar da Annabi Musa ya fahimci ashe mala'ikan mutuwa ne. Sai ya ce, to kuma ka je ka gaya wa Allah, ka tambayi Allah, bayan na yi waɗannan shekaru billions ko millions da na dafa gwargwadonsu da aka bani, sai ne? Aka ce, a, sai mutuwa. Sai ce, a, to tunda haka ne ma mutuwar ta zo yanzu mana. Ashe ajalin shi ne ya zo, amma sai aka fara mishi da jarabawa tukuna, kamar kai ɗan secondary ne za ka yi GCE, sai a fara maka da mock. Ina ma'anar mock? Mockery, ma'ana kamar shagantakar GCE ce ma ake maka, kamar wani habaiki, kamar gatse ne ake maka. Gangaren jarabawa na nan gabanka, mun fahimci wannan? To, haka sai aka fara mishi da jarabawa. Da aka ɗan yi jarabawa ɗin nan, sai ya zama jarabawar ga abin da ta haifar. To, me ya biyo baya? Annabi Musa alaihi salatu wassalam sai ya ce, a, to tunda haka ne mutuwar ta zo yanzu mana. Sai ya ce, amma ya Allah, a saurare ni in ɗan shiga cikin Baitul Maqdis, ko da daidai da jifan dutse ne, gwargwadon a jefa dutse, in na shiga garin sai a ɗauki raina. Shikenan, sai Allah ya saurare shi ya tafi. Ma'ana duk yana cikin ajalin shi ne, shi yasa aka saurara mishi ɗin? Ko kuma Allah maɗaukakin sarki cikin rahmaniya shi ya ainihin ƙara mishi saboda wannan addu'a? Da ya, kamar yadda muka taɓa bayani a cikin darasin aƙida, cewa ba abin da ke ƙara tsawon kwana sai ainihin addu'a. Hadisi ne ya zo cikin Sahihul Bukhari da sauran littafai, ma'ana addu'a tana iya. To, shi ma roƙo ya yi, shi ne aka ɗan ƙara jinkirta mishi. Yana shiga kuwa daidai wani tudun yashi, sai ya faɗi sai ya mutu. Shi ne sai manzo Allah yake, da a wurin nake, da na nuna muku inda kabarin yake, yana nan gefen hanya a wani tudun yashi ja, sallallahu alaihi wasallam. Ash-shahidu, abin dube a nan shi ne, Annabi Musa alaihi salatu wassalamu ya ainihin roƙi Allah maɗaukakin sarki. Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato ƙara mishi wannan wannan lokaci, kuma ya ji ainihin har ya rasu a daidai wannan wuri, a inda ya roƙa ɗin shi ne Baitul Maqdis. Daga nan sai malamai suka ce, babu laifi kai addu'a cewa ni kuwa Allah ya kai ni Madina mutu a can, ko Allah ya kai ni Makka mutu a can, ko Allah ya kai ni Baitul Maqdis mutu a can. Aka ce, babu laifi a kan haka. jama'a mun gane wannan da kyau ko, to shine sayyidina Umar shi ma nan yayi burin ya kwanta tare da waɗannan manyan mutane, dan Allah aka ce ga kabarin Annabi ga na Abu Bakar kai ne na uku, ai al'amari ya gyaru gare ka. To haka al'amarin ya faru, shine sayyidina Umar yace alhamdulillahi ma kana min shay'in ahamma ilayya min zalika. Sayyidina Umar yace dama a yanzu babu abin da yafi muhimmanci a wurina irin wannan mas'ala, fa idza ana qadaitu, to bari ku ji adalci. Sai yace duk da haka dai idan na cika raina ya fita, fahmiluni, ku dauki gawata, summa sallim, in kuka dauki gawata in aka je kai Abdullahi dan Umar ka je ka tsaya kai wa Aisha sallama, a dauko gawar Umar a zo da ita kuma kofar ɗakin Aisha duk da haka, sai ka ce faqul, ka ce da ita yasta'zinu Umar ibn al-Khattab, Umar dan Khattab fa yana roƙon izini akan ki yadda a rufe shi a inda gurbin ɗakin ke rage din nan, dan kar a canta dauka cewa yana da rai ne shine tai kara, yanzu in na mutu ai kuma kara ta kare ko, a tafi da gawa ta tsaya kofar ɗakin ta, fa in aznat li fa adkhiluni, in ta bada izini ku shiga da ni ku yi min kabari a wurin, wa in raddatni, in ta ce bata yadda ba rudduni ila maqabir almuslimina, ku koma ku rufe ni a makabartun musulmi, duk inda ake rufe musulmi ku je ku rufe ni, ni ma ɗaya ne daga cikin su, ba a hada makabartan musulmi da ta mushrikai tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, haka shari'a ta ce, matukar aka ce makabarta ta musulmi to musulmi kadai, makabarta ta arna to arna kadai, amma ba a hadawa jama'a, to duk wanda hukuncin kafirci ya hau kanshi fa ba a hada makabarta tare da shi, wane yayi ridda, wane kafiri ne, wane arne ne, shi yasa ku rinka sanin abin da bakin ku yake fadi, kar ku rinka fadin zantutuka kuma ku zo ku ne kanku tufka da warwara, duk wanda sunan kafirci ya hau kanshi, sunan musulunci ya sauka daga kanshi, kafirci ya hau kanshi, bai halatta a kai shi makabartan musulmi ba. Waja'at ummul mu'minin Hafsa, sai kuma Hafsa uwar mu'minai yar Umar kenan sai ta zo, wan nisa'u tasiru ma'aha, mata suna biye da ita, falamma ra'aynaha qumna, wannan sahabi yace yayin da muka ganta sai muka miƙe tsaye, fa walajat alaihi, sai ta shiga inda ainihin wato kabarin inda sayyidina Umar yake, anan ya dan takaita mana labarin ne da ya fara kawo maganar ainihin wato kai Umar zuwa ga makabarta, don har yanzu bai rasu ba tukuna, amma ya gaggauto mana da labarin ne, shine yace a lokacin da ainihin muka ganta sai muka miƙe, fa walajat alaihi, sai ta shiga wurin inda mahaifinta yake, fa bakat indahu sa'atan, sai ta dan dau lokaci tana kuka, kukan mutuwa haramun ne indai an kai ga zurda hawaye, ko an kai ga ihu, ko an kai a yaga zani, ko a zuba kura aka, ko makamancin haka, ko ana an shiga uku an lalace da makamancin haka, wannan al'ada ce ta jahiliya, wanda kuma duk aka yi wa wannan kukan mutuwa Allah zai mishi azaba tun daga kabari har lahira, shi yasa an kasan danginka suna kukan mutuwa, to ya zama cikin nasiharka cewa tabbaskar wanda ya sake maka kukan mutuwa, duk wanda ya tuba ka bashi. Haka ainihin Abu Musa al-Ash'ari sai ya fadi sai doguwar suma, sai wata yar uwa tashi ta sa hannu aka, sai ta kuka mun shiga uku mun lalace, wane ya mutu, wane ya mutu, kuma wane babban yaya kaza kaza kaza, kuka irin na mata. Ashe doguwar suma ya sai farfado, sai ce ke ce naji kina fadan kaza kaza, tace eh, yace wallahi duk abin da kika fada din nan sai inji ana ce mini kai ma haka, in kika ce kin shiga uku kin lalace sai a nuna ni, nima sai a ce kai ma ka shiga uku ka lalace. Shi yasa kukan mutuwa ba kyau, al'adar maguzanci ce, amma zubda hawaye kadai da sharɗi ne da ake wannan babu laifi, innama hiya rahmatun yaj'aluha Allahu fi qulubi man sha'a aw man yasha'u min ibadihi, rahma ce tausayi ne wannan Allah yake sawa a zuciyar wanda ya so daga cikin bayin shi. Wani wata khurafa, wata bankaura dake yawo anan kasashen mu, wai ana cewa in dai hawayen ya diga kasa, a'a wannan babu laifi, ko ya diga kasa kukan aka hana, amma dan hawayen ya diga kasa babu laifi, amma kuka, ihu da birgima da makamantan haka, domin waɗannan duk al'adu ne na jahiliya jama'a. A jahiliya har bikin kuka ake, idan babanka ya mutu sai mu je duk mu abokanka sai mu haɗu mu maka bikin kuka mu kamar goma, mu ma haka haka za a rinka biyan bashin biki, wannan uban shi ya mutu a je a taro a taya shi biki, zaka ga samari sun taho lafiya lau, ko mata sun taho lafiya lau, suna zuwa kofar gidan da aka yi mutuwa sai ta yi ihu sai ta faɗi ta zo biyan bashin bikin da tace. To duk waɗannan al'adu ne na jahiliya. Haka ainihin shi kanshi asalin umarni da kukan mutuwa din yana cikin jahiliya, waƙoƙinsu na jahiliya. Mawaƙi yake cewa idza mittu fa bikini bima ana ahluhu wa shaqqi alayya aljaba ya umma ma abadi, wai matar shi ce cewa to ya umma ma abadi, dan ki nuna soyayya idan na mutu sai ki ainihin yi mini kuka yadda ya kamata gargwadon daraja ta auren ki, ki mini kuka sosai. Sannan wa shaffi alayyal jaba, duk ki yayyaga wuyan rigarki da aljihunki duk ki cire ki yayyaga, ka ga mata biyu babu. Shi ya kwanta ya mutu kuma duk ta yayyage rigunanta kuma ba ta da mai mata. To wannan duk jahiliya ce jama'a. Allah madaukakin sarki ya ciryar da mu. To shine sai ainihin Sayyidatu na Hafsa ta fashe da kuka. Don Allah yanzu irin wannan uban ba za a yi mishi kuka ba? Kina ɗakin miji ya je ya zauna da ke miki nasiha, Allah ya ce annabi ya ce ki yi haƙuri kaza kaza, sai kika rasa irin shi. Amma uban da zai fitine ki, to ke me kika tara? Har yanzu ke baki tara ƴan kuɗin da zaki kai ni da uwarki maka ba? Yaushe irin wannan ya mutu ba fitinan ne ya mutu ba kin huta? Amma in ya zama uba ne wanda zai je miki nasiha yana baki haƙuri, mu ji nasiha Sayyidina Umar manaran nan me yace wa ƴar? Yace duk abin da kike so ki tambaye ni, ni ubanki, amma kake matsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A Sayyidina Umar din nan ba miloniya bane, dan koli ne, koli yake kasawa. Dukkaninsu jama'a suna da kuɗi waɗannan sahabban, amma saboda ƙarfin imaninsu ya kai Sayyidina Abubakar dukiyar shi gaba ɗaya ya wawashe bai manzon Allah yake ayi musulunci da ita. Abubakar dai a Umar da yazo sai aka ce a raba, saboda kowa akwai gwargwadon ƙarfin imanin shi. Sayyidina Abubakar babban mai kuɗi ne, amma jiya kaji sai koma ya zan dillali. Sannan Sayyidina Umar sai koma yana kasa kayan koli, tandun kwalli da mazargagi da abubuwa haka yake kasa. Amma duk da haka, duk da babu ɗin nan, sai yake gwamnati tambaye shi da ta matsa mijinta, shin a matsayinka na dattijo da kake da ɗaya ɗaya a gidan miji ko biyu ko uku, tsakaninka da Allah ka taɓa zuwa ka yi mata nasiha? Tsakaninka da Allah ta taɓa zuwa za ta gaishe ka ka zaunar da ita ka yi mata nasiha ta yi haƙuri ta zauna ta bi mijinta? Abin da ake so kenan jama'a. Faɗa dai da mutuwar aure babu irin wanda ba a yi ba a ƙasar Hausa. Wata matar saboda kishi, saboda dambe, wata ta kashe mijinta, wata ta ƙona mijinta, wata ta yi mijinta asiri, babu irin abubuwan da ba a yi ba. Rikici kuma a kotu babu irin wanda bai je kotu ba a ƙasar Hausa. To dukkan rikici ko zakaru in suka yi faɗa ba, ko ma suke suna haƙi ba? Ta ya kamata mu ma yanzu a ce an shiga halin haƙi ɗin a fara tunanin ya za a zauna lafiya kuma. Amma faɗa ya yi yawa jama'a, ka je kotuna ka gani. Shin Hausawa ne kadai suke da mata? Ka je kotu kaga in ya muri da matar shi ana rikici akan omo. Amma aure nawa ne ya mutu akan omo da ashana da sabulu da lagwani? Duk abubuwan banza ga su nan, su ne za su kashe aure. Amma aure nawa ne ya mutu saboda baya yin sallah? Baya yin sallah, an yi nasihar duniya ya ki yi, ta je ta kai ƙara. Aure nawa ya mutu saboda shi maciyin haramun ne, yana ɗibo haram yana kawo mata? Idan mijinki ya ci da ke da haramun, ko kin yi addu'a Allah ba zai karɓa ba? Idan ubanka ya ci da kai haramun, ko kai addu'a Allah ba zai karɓa ba? Hadisi ne sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya muddu yadaihi, gashi nan uban shi ya ci da shi haramun, ya zo yana ɗaga hannu yana addu'a, Allahumma Allahumma, ya ce wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun, shi da kanshi yanzu haramun yake ci, haramun yake sha, ya zama mai gidan kanshi. Sannan wa ghuzziya bil haram, tun yana karami haramun aka ciyar da shi. Sai manzo Allah yake mamaki, anna yustajabu lahu, wai ta yaya ma za a amsa wannan addu'a? Maganar ma a fara cewa za a amsa, ma'ana bata taso ba. Ana mamaki, wai kai ma me ya kai ka addu'a ma? Ana mamaki wani zangayi ya kai ka kai addu'a? Kai ai bai kamata ma kai addu'a ba. To ya kamata ki duba, kin taɓa wa mijinki nasiha? Nasihan nan ba cikin faɗa ba, ba zuwa zaki ki tsaye ba, to kar dai a nemo mana haramun, ba haka ake yin nasiha ba. Kwantar da murya ake, a yanayi, a lokaci da ya dace, mai gida a rinka ɗanyen ana taka tsantsan, ana samo mana abubuwan da suke halal, saboda za mu iya haƙura da irin yunwan nan ta duniya, amma yunwan lahira ba mu iya haƙura da ita. Haka matan salaf suke musu nasiha, matan mutanen Madina. Ke kin taɓa yin haka? Ko kuwa sallah za ta zo ki ce to ni dai kam, ko dai a kawo, ko kuma dama an tafi gidan ubana, gidan ubanki ma kin je babu, babu gidan uban da yake da atamfar sallah yanzu, ko shar da sallah, ko duk haƙuri ake yi. Saboda haka ki yi haƙuri da gidan mijinki. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To shine sai Sayyidina shine yake ba mu labari, yace ainihin wasta'zanar rijal, sai aka yi wa maza izini akan ainihin wato cewa su tashi su fita, saboda ga wannan mata yar gidan Umar ta shigo da ita da jama'arta. Fa wala dakhilan lahu, sai ta ainihin shigo, ta ainihin wato same su. Ma'ana lokacin da ta shigo mazan ba su gama fita ba, shine ainihin sai ta shigo da ita da jama'ar da mata da ke tare da ita. Sassami ina buka'aha minad dakhili, Amru ɗan Maimun da ke bamu labari yace tunda mu mun riga mun fita sai muka jiyo kukanta daga cikin ɗakin da Sayyidina Umar yake. Faqalu, sai su waɗannan jama'a da suka rage tare da Umar da kuma sauran mata da suka zo da Hafsa, sai suka ce ausiya amiral mu'minina, ran sarki ya daɗe, sarkin mu'minai kayi wasiyya.
Wato dangane da wasiyya jama'a, wasiyya na daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya farlanta su a cikin Alƙur'ani, manzon Allah ya tabbatar da farlancin su a cikin sunna. Lallai ne wasiyyan nan bashi ake binka ko wani abun alkhairi ne za ka yi ko wata bid'a kake tsoro, wajibi ne kai wasiyya. Imam An-Nawawi ya ce musamman ma zamuna na baya-baya din nan da bid'a ta cika yawa. Imam An-Nawawi ya wannan magana a cikin Al-Azkar yau kamar shekara 800 da suka wuce jama'a, ya ce bid'a ta yawa a wannan lokacin. To yanzu fa ta ga bid'a ta ƙara yawa, don haka waɗannan irin bid'o'i kasan ana yi in an yi mutuwa sai ka zaunar da danginka, duk sai ka yi musu wasiyya akan cewa baka yadda musu, baka lamince musu a yi waɗannan bid'o'in ba. Jama'a, aikin fa sai an yi tsayin daka. Sa'id ibn al-Musayyib kwanciya ya yi da lafiya sai ya suma, yana suma sai suka juya shi sai suka fuskantar da shi, ya kalli al-qibla, ya kalli gabas, da ya farfado shi kenan sai ya juya, ya ce waye ya juya ne, sai ya dubi wani malami yana wurin, sai ya ce yanzu haka kai ne, ya ce ku juyar da ni. Aka ce an ɗan juya ka ne ka samu tabarrukin ƙibla, ya ce a shi mamaci ba musulmi ba ne, mamaci musulmi ne, hadisi da ya zo akan haka ba shi da asali cewa mutum ya zo zai mutu kunga yana cikin mazagin mutuwa ku juya shi ya kalli gabas. Hadisin da ya zo akan haka babu asali, gabas ai ya kalli gabas tun da ya yi sallah yana da ran shi da lafiyar shi. To yanzu da ya zo mutuwa tun da dai ba sallah zai ba, ba dalili aka samu ba, dalilin da aka samu bai inganta ba, don haka bai halatta ba. Ko mara lafiya ya shigo gargaren mutuwa a ce a samu wani alaran mai tsaye yana karanta mishi Yasin, duk ba abubuwa ne da suka halatta ba jama'a. Abinda ake so shine cika da kalimatu taqwa, kalimar la ilaha illallah, in ya cika da ita bukata ta biya. Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu. Ba aka ce wa Umar yayi wasiyya, istakhlif, ka ɗora khalifa a bayanka a samu wanda zai maye wannan kujera taka. Sayyidina Umar Allah ya ƙara mishi yarda, qala, sai ya ce ma ajidu ahqqa bi hadha al-amri min ha'ula'i an-nafari, yace wannan al'amari na halifanci babu waɗanda nake ganin sun dace da yin shi sai waɗannan jama'a, awir rahab, ko waɗannan tawaga, alladhina tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa anhum radi. Sayyidina Umar yace ni ina ganin ba mutanen da suka dace da a zaɓi halifa a cikin su sai mutanen da manzon Allah ya rasu akan ya yarda da su, ya amince da su. Fasan ma sai ya kira aliyan, Sayyidina Ali, manzon Allah ya kwanta ya mutu akan ya yarda da Sayyidina Ali, don haka duk wanda ya zage Sayyidina Ali to ya zaga wa manzon Allah yardajjan shi, manzon Allah ya yarda da shi. In ka sake ka zage Sayyidina Ali saboda kai ne nafidi, saboda akwai nawasib su kuma wasu mutane ne da ba sa son yan ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, akasin yan shi'a su kuma da ba sa son da yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama, da waɗannan da waɗancan dukkanin su ɓatattu ne a shar'ance, haka nan a hankalce. Sai ainihin Sayyidina Umar sai ya kira Sayyidina Ali, yake Sayyidina Ali manzon Allah ya rasu akan ya amince da shi. Wa Usmana, haka nan Usmanu Zunnuraini, wanda ya auri ƴaƴa biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daban-daban, wannan ta rasu aka ƙara mishi, ta sake rasuwa, manzon Allah ya ce da ta uku da mun ƙara maka. Manzon Allah ya amince da Sayyidina Usman. Wa Zubaira, da ainihin Az-Zubair ibn al-Awwam, wanda yake mijin Asma'u ƴar Abubakarin, sirkin Sayyidina Abubakarin, wanda yake yana ɗaya daga cikin furrasu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, masu gadin manzon Allah a lokacin da Allah ya bai saukar da aya wanda ya lamince wa annabi tsaro ba. Zubair na daga cikin mutanen da ke gadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wata rana manzon Allah sai ya ji shiru, sai ya ji motsin kowa ya zo gadi ba. Manzon Allah ya ce yau kuma ba wanda ya zo gadi na da ran nan. Sai Zubair ya ce ya manzon Allah kai kwanciya ka, ina nan na bada takobi na. Manzo Allah ya ce inna li kulli nabiyyin hawari, dukkan annabi yana da wani wanda yake ji da shi. Yace na wanda nake ji da shi shine Az-Zubair dan Awwam, shine wannan ainihin Zubair kenan. To manzo Allah ya mutu akan ya yarda da shi, Allah ya ƙara mishi yarda. Wa Talhata, da Talhatu dan Ubaydillah, wanda Ibn Majah ya rawaito hadisin shi sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wata ran ya ganshi akan hanya, yace in kuna son ku ga mutumin da ya gama wa Allah duk aikin da Allah ya sa shi to ku kalli wannan. yace gashi nan dan aljanna ne amma yana yawo a bayan kasa. Hadisi ne sahihi da Allah yace minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallahu alayhi. Daga cikin mu'mini akwai mazajen da suka gaskata wa Allah alƙawarin da suka yi wa Allah. Wa minhum man qada nahbahu, daga cikin su akwai wanda yake ya ainihin wato gama duk aikin da aka sashi, duk buƙatar da Allah yake da shi a kanta, Allah ya gama biya wa Allah. Sai manzo Allah yake wannan Talhatu yana ɗaya daga ciki. Wa minhum man yantazir, daga ciki kuma akwai waɗanda su kuma ainihin yana nan ya saurara, yana sauraron har yanzu ya ƙarasa abin da ake nema daga gare shi. To Talhatu ya gama wa Allah duk abin da Allah maɗaukakin sarki yake so dangane da shi. Sannan manzo Allah yake ɗan aljanna ne yake yawo a bayan ƙasa. Wa sa'adan, da kuma Sa'ad ibn Abi Waqqas wanda yake shi ne ainihin komanda na Sayyidina Umar a ƙasar Farisa. Wa Abdurrahman ibn A'ad, wa Abdurrahman da kuma Abdurrahman ibn Auf. Dama waɗannan suna daga cikin waɗannan mutane lissafin guda goma 'yan aljanna. To sai Sayyidina Umar ya ce a cikin su waɗanda manzon Allah ya yi mutu ya amince da su, ba wai su kenan ba, amma waɗannan ne suka fi dacewa da khalifanci, Sayyidina Ali, Usman, Zubairu, Talha, Sa'ad, sai Abdurrahman, su shida. Wa qala, sai shi Sayyidina Umar ya ce yashhadukum Abdullahi ibn Umar, amma ɗana Abdullahi ɗan Umar zai halarci wurin zaman majalisar da za a yi domin zaɓen halifa. Amma wa laysa lahu min al-amri shay'un, cikin al'amarin bai da rabo, ba halifanci, ka a zaɓe shi, amma dai ina son in za a yi zaɓen ya zan yana wurin, ka hay'ati ta'ziyati lahu, kamar Sayyidina Umar yana baiwa Abdullahi haƙuri ne cewa kai kam an girmama ka a matsayin ubanka ne sarki, amma fa babu sarauta a kanka, al'amarin sai dai ka halarta, kawai an girmama ka amma kai haƙuri, ba ka da rabo a cikinta. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Akwai wata riwaya ta ainihin wannan hadisi a cikin nan Sahihul Bukhari, wani mutum sai ya ce wa Sayyidina Umar ranka ya dade, ai babu wanda ya cancanta da ya karbi halifancin nan bayan kai sai danka Abdullahi. Sayyidina Umar ya harare shi ya ce kai wannan kalma baka faɗe ta dan Allah ba, kana da manufa, akwai abin da kake nema, ba dan Allah kai. Ya ce Abdullahi da bai iya sakin mace ba shine za a ɗauki halifancin musulmi a bashi? Abdullahi ibn Umar ya taɓa sakin matar shi tana haila? Dan Allah, mutumin da ya saki matar shi tana haila, yaushe ya san fiqhun da za a ce za a ɗora shi ya zama khalifa? To Sayyidina Umar kaga adalci kenan. Yanzu kai da kake sarki ko kake dagaci ko hakimi ko mai anguwa ko wace irin sarauta ko muƙami, shin akwai tunani a cikin ƙwaƙwalwarka cewa ɗan da zai gaje ka ko ka karantar da 'ya'yanka addini yadda sun ƙware, yadda za su shugabanci mutane akan adalci? Tukuna ma kai ka san addinin, tukuna kai da ake tunanin za a gada? To kaga inda matsalar ta faro, don haka sai take karewa a karkace. Sai a ce wane shine yarima, shine mai jiran gado, amma sai ka same shi bai san komai ba a cikin addinin Allah. Jama'a, to yaushe ne al'amari zai gyaru in ya zama mutanen da ke shugabancin mutane ba su san addini ba? Addini shine abu mafi girma, ba shi cikin sharadi, sai ka san ainihin turanci, sai ka san kaza. Mutanen da zaka mallaka ba turancin suke ainihin ji ba, ba turawa ba ne su, amma musulmi ne, addini suka tasa gaba, lallai ya zan ka san addinin, dan in ba haka ba lallai sai ka zalunce su. To Sayyidina Abdullahi dan Umar ainihin wato Umar ya bashi hakuri cewa ba shi da rabo a cikin komai. Fa in asabatil imratu sa'adan fa huwa zaka, yace idan wannan halifanci ya kai ga Sa'ad, Sa'ad dan Abi Waqqas ya samu ainihin wato halifanci, yace to al'amarin ya dace, yayi armashi. Wa illa, in kuwa har Sa'ad bai samu ba, fal yasta'in bihi ayyukum ma umira, duk wanda ainihin wato ya zama shine khalifa, in dai Sa'ad bai samu ba, to lallai ya sanya Sa'ad daga cikin mutanen da za su rinka taimakon shi domin gudanar da harkar mulki. Fa inni lam a'zilhu an ajzin, domin ban cire shi daga gwamna saboda ya gaza ba, wala khiyana ba, kuma dan yayi sama da fadi ba, baki kudin gwamnati ba. Wato Sa'ad ibn Abi Waqqas da ya je ya dawo daga jihadi, sai kuma Umar sai ba shi political appointment, wato sai aka nada shi a matsayin kantoma, sai tafi shine kamar governor a kasar ainihin Kufa ta Iraq. Yana governor din nan, sai mutane masu annamimanci suka hada gulma, suka ce a yi sharri, a je a gaya Umar game da Sa'ad. Sai aka kawo karar Sa'ad,
wurin Umar cewa gwamnan Musa'ad matsoraki ne, baya zuwa jihadi, sannan az-zalimi ne, baya ainihin raba daidai a tsakaninmu, yana zaluntar mu, sannan bai iya sallah ba. Sa'ad ya ce duk wannan zagi da aka yi min ba wanda ya min zafi, irin a ce wai ni Sa'ad dan birni dan Madina wai ban iya sallah ba, wai kuma wai ba kauye ke fadin haka mutumin Kufa, yace wannan magana Allah wadaranta ce min zafi, ma'ana yaushe mutumin kauye yace ya fi dan birni iya sallah. Da kuka je kaga idda sallah ke cin wuya a kauye, malam limamin kauyen ka samu sai kaga cewa jahilin birni in ba sa'a akai al'amari ba sai ga yafi shi fahimta abubuwa. Jama'a mun gane wannan da kyau. To Sa'ad ibn Abi Waqqas sai sayyidina Umar yace to ya dawo gida, sai aka nada Ammar ya je zauna dan kwanaki ya rike wannan kujera kafin a gama rikici. Sai sayyidina Umar sai ya nada committee, duk sa'an da kake kai babba ne kar ka sake kana sauraron gulmar maki, in ba haka ba wallahi sai ka waye gari ka zan babban banza. Kai ne sarki, kai ne liman, kai ne shugaban kungiya, kai ne shugaban malamai, wannan yazo ya tsuguna ala gafata malan kaza kaza, wannan yazo ranka ya dade kaza kaza, kai kuma ka dauki mataki baka bincike ba, wallahi za ka yi nadama, a inda nadama ba za ta yi amfani ba. Shi yasa ka yi bincike, in kai binciken nan za ka iya gano matsalar, sannan kuma ka bi dokar Allah da Allah yake in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah yake in wani fasiki, wani mutumin banza in yazo muku da labari, ma'ana duk mutumin da yazo da labarin banza mai tada hankali shi ma yazo mutumin banza kenan, me zai fitar wannan suna daga kanshi? Sai in magana ta tabbata daidai ce, in ba daidai bace fa ya zama hammazin masha'in binani mai yawo da annabi manci kenan. To sayyidina Umar sai ya kafa committee bincike, sai aka tafi Kufa, sai aka tasa tsohon gwamna a gaba, sai aje wannan masallaci sai ai sallar azhar misali. Maka idan da sallar azhar sai shugaban committee Umar sai ya miƙe yace jama'a, bayan gaisuwar sarkin muminai, wannan dai kun ganshi tsohon gwamnan ku ne wanda aka samu tangarda tsakanin ku da shi, shine muke son mu ji me za ku ce game da shi. Jama'a sai su yabo na alkhairi, su faɗi alheri game da Sa'ad. Duk haka aka yi ta kewayawa, aje nan ai sallar azhar, aje nan ai magriba, can sai aka je wani masallaci, ashe daga nan guntsugulin ya fito. Sai wani dattijo ya tashi, sunan shi Abu Sa'ada, baban Sa'adatu, yace to mu kam tunda an gama mu da Allah, mu za mu faɗi gaskiya, ka san munafiki akwai zalaqatul lisan, akwai zaƙin harshe, mu kam tunda dai an ce dan Allah mu za mu faɗi gaskiya, wato kaga waɗancan ba su faɗi gaskiya ba kenan. Yace Sa'ad dai gwamnan nan namu matsoraci ne, zai zuwa jihadi, tura 'ya'yan jama'a yake a kashe su, sannan kuma baya raba daidai a tsakanin mu, yana zaluntar mu, sa'annan kuma bai iya sallah ba. Sai Sa'ad ya ji ashe daga nan ne magana ta fito, ashe wannan tsohon ne ya kaga waɗannan zantuka, sai ya yada su a jama'a. Wallahi jama'a mutum ɗaya sai ya kirkiri magana, sai baza ta, sai ta kewaye gari, duk inda ka je sai ka ji magana, sai ka ce to ai magana ta kewaye, ai wannan magana da ba gaskiya ba ce, an ji ta tijinjiko, an ji ta cikin zariya, an ji ta mijiya, sabon gari an ji ta, kasuwar ina an ji ta, ai abin gaskiya. Munafiki yana da ainihin wato aiki irin aikin shaitan, yaɗa al'amura na banza da kuma ɓoye al'amuran alkhairi. Misalin shi, misalin ƙuda, haka ɗauki misalin ƙuda ka gani, duk yayin da ka zuba manyan kaya masu mutunci, ka sa turare, ka kafa hula da tabarau, duk alheri ka kawo, ka sa da takalmi mai tsada, za ka ga ƙuda ba zai ji ka ba, saboda shi masharranci ne, kuma shi bai ga sharrin da zai nuna jama'a ba. Kana cikin tafiyan nan ka taka kashi a ƙarƙashin takalmin, sai ga yana ta binka, yana ta maka ihu, yana ta buɗa jama'a, ku gani ku gani ku gani, duk wannan adan da ya ta sama gafi ƙasa fa, yana nuna jama'a wai akwai kashi a ƙasa fa, ba wani abin sha'awa. Kaga nifaka kenan, duk alherin can bai nuna jama'a a gani ba, bai ce jama'a a shinshina ba. To haka munafiki yake, wannan dattijo munafiki haka ya miƙe jama'a, ya faɗi waɗannan zantuka. Sa'ad sai abin ya mai zafi, to kuma Sa'ad wali ne, da ya addu'a yanzu nan take shiga, mujabud da'awa ne, ranar da aka yakin Uhud yace sai na haɗu da manzon Allah, sai nace ya manzon Allah ka sa Allah ya rinka karɓan addu'ata, sai manzon Allah yace ka rinka cin halal. Kun ga an sake dawowa irin na ɗazu, sai ka ci halal, in ba haka ba ka kwana wurdi, ba ko kanka ba za ta wuce ba balle ta je saman bakwai, ka ci haramun ka. Kuma yana daga cikin nau'in cin haram neman kuɗinka da kake zama ba zuwa kai ka koya a shar'ance ba, da ka kawai kai alkafura ka shiga kasuwa, me yayi haram me yayi halal na kasuwa baka sani ba, kawai kai dai ka je da haka kake kasuwanci. Sannan yana daga nau'in inda haramun ke shigowa ya zama kana harkar kasuwancinka gaskiyar ka faɗa, amma kane kana haɗa da rantsuwa. Hajiya, ai wannan kwalin omo wallahi tallahi ni kaina naira 30 na siye shi, kuma wallahi ba a siya 35 ba, ba zan siyar ba, me na rantsuwa? Omo dai kuɗin shi 35 ne, shikenan siye ko bari. Amma a tsaya ana magana ana rantsuwa, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace rantsuwa a harkar kasuwanci tana kwashewa ainihin albarkar kasuwar, albarkar kasuwanci. Sai kai ta tara kuɗin sai ka rasa ina suka yi. To saboda haka sai ka kula yadda kake samun abincinka ke shigowa, domin da an ce haramun galibi mutane sai su fara tunanin sojoji, ƴan sanda, masu mulki, ba su kaza. Kai kanka duk sanda aka ce dokar Allah ka za fara gwada ta akan ka, an taci ka kai marmaza ka gyara. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To sayyidina Umar kamar yadda ainihin wato muka ji sai ya ainihin yi waɗannan wasiyoyi. To afwan, Sa'ad ibn Abi Waqqas sai ya ainihin miƙe ya ji zafin waɗannan sharri guda uku, sai ya ce ya Allah, wannan bawa naka in har ya miƙe ne dan riya a gan shi, a ji shi, a bada labarin shi, a ce ai ya taɓa muƙabalantar gwamna, Allah ka tsawaita ran shi, Allah ka haɗa shi da fatara, fatara da bambanci da fatara da talauci. In aka ce fatara shine babu gaba ɗaya, don haka kaga a wajen ƙarancin annabta sai Allah ya amfani da kalmar fatara, ala fatratin minar rusul. Sa'ad da manzon Allah ya zo ana fataran manzanni, duk duniya babu manzon Allah a lokacin, ala fatratin minar rusul, fatara ba annabi ko kwa ɗaya a duniya lokacin. To Allah ka haɗa shi da fatara ya zambe da kotaro, sannan Allah ka bashi ƴaƴa masu yawan tsiya, Allah ka hana mishi abin da zai ba su, a ce ƴaƴanka 60 gari yawa ya ba wanda zai iya fita ofis ko gona ko kasuwa, kowa yana wamba ni wamba ka bani ba, yana jiran a kawo koko da kofi, in ba a kawo bai kuka, a gama shan koko kuma za a kai guda 10 asibiti. To haka al'amarin ya faru, Allah ya tsawaita ran shi, ya ainihin haɗa shi da fatara, sannan ya ɗora mishi jaraba, jarabar san mata, ga makanta, ga tsufa, ga ƴaƴa da yawa, ga fatara, abubuwan suka yi mishi yawa. Da ya ji muryar budurwa sai ya kwasa ya bita da gudu inda yake jin muryar, sai ga ana ke kauce hankali, ga wanda addu'a wali ya ta kama shi nan, addu'ar Sa'ad. Hadisi sahihi yana nan cikin Sahihul Bukhari a cikin babin qira'a dangane da sallah azhar, wannan hadisin din yana ciki. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To wannan Sa'ad shine sayyidina Umar yace in sarautar ta fada kan shi to madalla da shi, dan ƙwararren soja ne, ya iya jihadi, sannan malami ne cikin sahabbai. Sa'ad ibn Abi Waqqas har karantar da yara yake, musamman su kutun da guda ainihin a Madina, wanda aka ce na daga cikin sakamakon inda yake zama yake karantarwa din nan, nan ne Jami'ar Islamiyya take a yanzu, Jami'ar Islamiyya dake Al-Madina Al-Munawwara. Sa'ad ibn Abi Waqqas nan gidan shi yake, yana tara ƴaƴan musulmi yana karantar da su, kaga malami ne kenan. To yace to ban cire shi saboda ainihin wato ha'inci ba, bai saci kuɗin gwamnati ba, sa'annan kuma ba wai gazawa ya ba, ya kasa bane, aka ce faduwa ce ta zo daidai da zama. An kawo kukan Sa'ad, dama kuma ka'idar da Umar ya ɗiba ta ƙare, duk gwamna in Sa'ad ya naɗa, in Umar ya naɗa gwamna shekara huɗu yake yi sai ya cire shi. To ya cika shekara huɗu kuma an kawo kukan shi, sai ya ce to dawo gida. To da aka gama bincike sai ya zama kun ga ba zai koma ba. To dan kar ai tunanin ai saboda ya gaza ne ko yayi cuta ne, sai Umar ya ce a'a, wallahi ban cire shi saboda yayi cuta ko ya gaza ba. In ya samu halifancin nan to abu yayi kyau, in bai samu ba wanda duk ya zama halifa to ya haɗa hannu da Sa'ad. Wa qala, sai sayyidina Umar ya ci gaba da wasiya ya ce usil khalifata min ba'di bil muhajirin al awwalina, don Allah jama'a ku ji wasiyar da tsohon shugaban ƙasa zai yi wa ainihin sabon shugaba, in ya zan shugaba ya kula da tsofaffin waɗanda suka yi hijira ɗin nan, mutanen da dagumansu aka kafa addinin musulunci, wani a kafa ya baro Makka har zuwa Madina jama'a, daga Makka zuwa Madina jama'a tafiyar za ta kai daga nan Zariya zuwa Maiduguri ko fiye da haka. A kafa wani ya baro wannan ainihin gari ya gudo da imanin shi. To a ce yanzu an gama yin musulunci, romo ya samu, kuma sai a kifar da shi gefe guda, saboda Allah wannan shugaba zai iya daukar zunubin wannan tsoho? To yanzu je kaka ga yadda tsofaffin yan sanda suke da tsofaffin sojoji, da su aka yakin Bayafara, da su aka yakin Kongo, da su aka yakin kaza, duk wani fito da sojoji suke da duk wani abubuwa ya iya, zaka ganshi tsoho ne, amma hajjan zaka ganshi kai kafan namiji ne a da, tsufa ne kawai ya kan mishi yanzu, amma wallahi an bashi zai mutu da tunanin yaya zai yi ainihin kai danshi makaranta, yaya zai ya cika ba, wai bai yi karatu ba, bai yi karatu ba, ya je yaki ba, dai ya iya yaki ba, shin soja karatu yake ko yaki? To soja yayi yaki, yayi aikin shi. Mota an kasa ta rubutu take maka koko ta dauka ya ta tafiya, to an ta dauka ya ta tafiya ba za ta yi, ba ta iya rubutu ba. Tsohon soja lokacin kuma wa yake bukatar rubutu? Ba bukatar rubutu, yanzu ma wannan rubutun ne sa hannu ko dangwale mutum ba zai ba. Amma soja na gaskiya, soja ya je yayi yaki, ya kare mutuncin kasar shi, ya girma mutanen shi, wallahi tallahi ku girma masu, in ba haka ban suka yi muku Allah isa, wallahi duk abin da kuka tara sai Allah ya tarwasa albarkar shi. Amma sai ka je ka samu tsofaffin sojoji kwana uku za su karbi fansho, fanshon nawa ne? Ya ce dan 500 ne, dan 2000 ne, dan 1000 ne za a bashi. Wani sai an jawo goran shi, wani yana can a gida zai mutu da takaici. Kuma su ne suka yaki suka kare mutuncin kasar da izinin Allah, har ku kuka zo kuka same ta, ku da kuke da turancin, ku da kuka iya rubutu da karatun, wallahi kun zalunce su, sai kun roki Allah da farko ya gafarta muku akan kun cuce su, sannan ku biya su haƙoƙin su da ya kamace su. Wannan irin zalunci ne a ce ƙarshen wata ya ƙare a kawo naira 3000 a ba tsoho. 3000 me za ta yi mishi? Yana da ƴaƴa wajen guda 30, yana da jikoki, yana da abubuwa duk sun zo sun makalkale mishi. Kai da kake a office a yanzu, naira miliyan nawa take shiga account ɗinka? Kai da baka yi yaƙi ba, baka yi komai ba, wani sojan bai taɓa ganin yaƙi ba sai dai a bidiyo, amma wancan ya ga yaƙi marere kuma ya yi shi, wani ya tsanshi guda ɗaya ya fita, wani ya shiga rami ya kwana da shi da damusa, wani ya kwana da shi da maciji a rami, amma duk da haka zai zo ya mutu kuma akan ɗan keso, gashi nan bai kai ya kawo ba, cikin takaici da damuwa. Kuma ba wai babu bane, akwai abin, wannan zalunci ne. To ga sayyidina Umar kuji cewa yake usul khalifata min ba'di bil muhajirin al awwalina, halifan da zai zauni wannan kujeratawa ne mishi wasiya ya kyautata wa mutanen da suka fara hijira suka shiga addinin musulunci tun da dimidimin shi, an ya arifa lahum haqqahum, ya san darajarsa, fa suna da daraja fa, Allah da kanshi ya sara wa mutanen nan tun anan duniya. Allah yake ku ƴan aljanna ne, ai rufa duk laifin da kuka yi, duk kuskuren ku an yafe. To ya san darajarsa fa, wa yahfaza lahum urmatahum, ya kare musu alfarmansu, dan Allah a ce mutun ya gama aikin tsohon soja, ya zo kuma ya shiga neja gadi, kuma ya je na gadi ya kwana da kare, da wanne zai ji? Saboda Allah ba ku yi zalunci ba, kun yi zalunci sai kun tuba, wallahi duk malaman da ba sa gaya muku gaskiya din nan sai dai su yi muku addu'a, mulkin ku ya yaukaka, wallahi ba sa kaunar ku, sai sun gaya muku bayani bayani na gaskiya. Duk wanda ke da haƙƙi akan ka, ka bashi haƙƙin shi, in ba haka ba wallahi ka je lahira sai Allah ya kunna wuta akan ka, saboda lahira fa ba a yafewa jama'a, ka san wannan lahira duk wanda ka ci haƙƙin shi. Manzo Allah yace man kana indahu li rajulin mazlama falyastahlilha, wanda duk ya san ya cuci wani mutum a nan duniya su warware, yace kafin a je ranar da ba a ciniki da dinari da dirham, innama hiya alhasanatu wasayiat, da zunubai da lada ake ciniki fa a kiyama, ka cutuwa ne sai a ɗibo ladanka a biya shi, ba ka da lada sai a ɗibo zunuban shi sai a jibga maka shi, kuma nashi al'amarin ya ƙara yin sauki. In wani ya ƙara cutar shi, wannan gwamna na ɗaya ya cuce shi an kwashe rabi an zuba mishi, gwamna na biyu ya cuce shi, kaga sai waye gari shi fayil ɗin shi babu zunubi, wahalar shi ta ƙare a ina? A duniya. Kai kuma nan a zahabtun tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya, ka gama morewa, ka gama cin daɗin ka a nan duniya. Falyawma tujzauna azabal huni, ya ce yau azabar wulaƙanci, ai azaba ma akwai ta girmamawa. Yanzu aka ce kai dattijo ne, babban mutum ne, matsala ta kai ka kotu, aka yi maka nasiha, ai alƙali ya ce ranka ya daɗe kamar haka, ai bai kamaci irinka ba, kai ka kotu ɗin nan wulaƙanci ne, azaba ne, amma an yi maka ta girmamawa. Amma a ce kai kifan mana da rawanin shi, kaga tsohon banza,
azabal hun, azabar wulakanci kenan. Jama'a mun fahimci wannan? To azaba ta wulakanci za a yi muku saboda kun gama cinye alherin ku a nan duniya. Saboda haka ku ji tsoron Allah. Gashi yace ya san darajarsu, ya kiyaye alfarmarsu. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Sai yace wa usihi bil ansari khairan, mutanen Madina kuma, mutanen da ainihin suka taimaka suka rike addinin musulunci zuwan shi Madina, to ina yi wa halifa wasiya da cewa ya kula da su kula ta alkhairi. Allazina tabawwa'u ad-dara wal imana, waɗanda suke mutane ne waɗanda su suka zauni ƙasar Madina kuma su suka mallaki imani, sun yi imani da Allah, sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Min qablihim, an yi kubala min muhsinihim, daga cikin muhajiran nan da waɗannan ansarawa, to waɗannan mutane duk wanda ya aikin alkhairi ya kyautata, to a karɓi kyautatawa shi, a yabe shi akan kyautatawa shi. Wa an yu'fa an musiihim, wanda ya munana kuma a kauda kai game da munanawa shi. A can baya kuma wa'azin da muka yi a makonnin da suka gabata, matarka duk sanda al'amari kuke zama ka bi wannan tsarin da ita na Sayyidina Umar, za ka kun zauna lafiya. Duk ran da sai abu mai daɗi, hali na gari, tai girki mai daɗi, tai ado, a yabe ta har tukuici babu laifi kai mata. Ta zo ta ranga ɗaniya, ta tsara abubuwa, ta share gida, ta yi ado, kai mata liƙi, kai mata kyauta, kai mata tukuici, ka siyo atamfa, ka siyo turare, ka kyautata mata, ka nuna farin cikinka. Ka ga ranar da ta munana, in ka nuna fushinka sai ta fi fahimtarka. Amma kai kenan kullum kamar namijinsa, ba fara'a, babu alheri, ba annuri game da fuskarka. Yaushe ne ran da kake cikin farin ciki za a gane? To in ke alheri, ka yabi alherinta. Aka ce in ta kuskure, kuma sai ka kauda kai game da wannan kuskurewa, wallahi sai kaga kuna zaman lafiya da matarka. Ya jama'a, waɗannan abubuwan da muke faɗe, ku je kuna tabbaka tsakaninku da matanku, ku ga yadda zaman lafiya zai samu fa. Ka je ka samu matarka din nan, da kuna nan kufurci kamar an aika muku da manzon mutuwa, ka same ta abubuwa na matarka so ake. Baka ji hadisin Jabiru ba? Jabiru manzo Allah ya hadda shi, Jabiru kai aure ne, dan in sun yi aure sai mutun ya samu turare na za'afarani, sai ya sa yalo yalo haka, sai ka sa da an ganka an ga ango. To sai manzo Allah sai ganshi, Jabiru kai aure ne, yace eh, me ka aura? Sai yace bazaura. Yace haba Jabiru, kana saure kuma ka je ka auri bazaura? Ina ma da budurwa, ka ne mata wasa, ta ne maka wasa. Kaga abin da ake da mata kenan ashi. Kai ka taba wasa da matarka tunda kake tsakaninka da Allah? Amma zan taba ka, ai mu ahlus sunna ne. Ahlus sunna manzo Allah har record akwai a gidan shi, filin su kuwa akwai, shi da Aisha suna zuba tsere. Hadisi na cikin Sahihul Bukhari. Manzo Allah yana tsere da matar shi. Duk zuhudin ka, duk tsoron Allah ka, duk takawa ka, duk dattakun ka, ka kai manzo Allah ne? Amma manzo Allah share fili yake, yace azo azuba tsere mana. Ba ga tsoro ba. Azo azuba, sai Aisha sai ta tsere mishi. Saboda ai yarinya ce. Yaro ko kana zai sha da gudu, kai kana sha sai ka mike ka kafadi. Sai manzo Allah sai azuba tsere, sai ta wuce shi. Ran nan da yaga ta koshi ta yi kiba, budurwa da an kai ta gidan miji hankali a kwance, tana samun walwala. Ba abinci, abinci ba shike sa kiba ba asalin, kwanciyar hankali. To nan da nan Aisha ta hadu, ta yi katuwa da ita. Sai manzo Allah yace azo azuba tsere mana. Sai aka zo aka zuba tsere, sai tsere mata, sai yace hazihi bitilka, kin ga na rama shekaru da suka wuce din nan, to sai yau na rama. Sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah al'amarin shi fa akwai alheri a ciki. Jama'a, manzo Allah ba shi da ninkufurci, ba zama yake kamar wani mala'ika ba, babu komai sai tasbihi kawai. Mala'iku ne aka ce yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftiru, tasbihi suke dare da rana, ba ka kautawa. Amma kai dan adam, wata ran ajika kana zikiri, wata ran kana karatun Qur'ani, wata rana kuma ajika kana raha, kana wasa da dariya, duk manzon Allah fa yana yi. Fa manzon Allah yana yi. Wani kato ya taho kiyo daga kauyensu, sai zo kawai yana kirari a cikin Madina, a cikin jama'a, wane ne zai zo a buga kokowa in ba ga tsoro ba? Ga akuya ɗaya, in ya ci ne ya rike, in na ci shi in rike. Katon kauye mala ya ci abubuwa ba zai kayo ba, sai kowa ya kauce. Manzon Allah ya ga wannan kato ya zo ya mana biki, ba murama ba, an ji kunya sai mike. Manzon Allah da kanshi, kaga mahallin shahid kenan. Yanzu gaje gaje yau shi malami zai kokowa, bata kama bane, bata kama bane, har gudu malami zai yi. Ba kwa ganin su ga su can a Kosovo, sojoji ne, malamai ne, in ya zauna yana maka Qur'ani ko hadisi sai kare na kanka. Amma ga hinin sai ga ya ketare tudu, ya zama soja. Amma kai yanzu ka hadu kai dam, ga kanan kamar yalo, babu motsi a jikinka. Yau shi al'amar, amma manzon Allah sai ya mike.
sai kama kokowa ya kada wannan mutum ya ja rago guda ya ce a rike mishi wannan ba kawai ya sake fitar da rago daya ce a sake in ba ga tsoro ba mana gani aka sake kaga mutumin kauye wai fa kiwo aka bashi amma dubo ta yana bajinta fa kaga wai bajinta yake aka sake buga shi da kasa sai koma gefe guda kuma yana shawara to yanzu ragon farko in na ce kyarkeci ya cinye to na biyu kuma fa to manzo Allah akwai adalci dama yayi maganin shi ne kawai sai ce ka ja abin ka ba za mu hada maka kai da cinye ragunan ka ba ka ja abin ka ka tafi an dai maganin ka kaga gobe ba za ka je kana bada labari ai na je Madina ma nayi kirari ba wanda ya tashi an dai maganin ka kafallahul mu'minina al-qitala eh to manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam saboda haka ka rinka kyautata matarka ana raha ana wasa ana dariya ana alheri ran da ranka ya bace kaga ba su iya gane ha ƴaƴanka ka rinka yin wasa da su manzon Allah ya ga sayyidatuna Aisha da yar baby da doki tana wasa yar baby an kai ta gidan miji da yar baby binta guda biyu da doki mai fuffuke ya shiga gidan sai ƴan mata suna zuwa wasa wurinta za su tarwatse ce a ku zauna kuma doki yar baby kuma har da doki mai fukafukai yar baby ba tace ƴaƴana ne haka lafazin hadisi haka haka yar baby tana wasa da yar baby ita ma sai tace ƴaƴana ne ba haka ba ita ma Aisha sai tace ƴaƴana ne manzo Allah ya ce to kuma doki har da fuffuke wannan irin doki kenan wannan sai tace a baka ji sunewa da dan Dauda ma yana da doki mai fuffuke ba ka ji kuma manzo Allah za a biya hadisi mata kenan to manzon Allah sai da ya dariya har sai da aka ga hakurin shi kai ka taba dariya an ga wushiryarka a gurin matarka ko ka sai dai lokacin da kaje kana campaign kana neman aure lokacin kana ta yashe baki kana ta yashe baki kana zuwa gida kuma shikenan a wallahi matan nan idan ba ana daure ba zai rena mutane kai a duniyar nan akwai wanda ya kamata matarka ta rena in ba kai ba amma Allah ne yake da tsari na rufin asiri mata Allah ya sa musu rufin asiri a zuciya in ba haka ba yadda muke kallon ka fa ba haka kake zuwar mata ba zuwar mata kake ga kanin fresh dinka haka ba komai a jikinka ita ta dace da tarena ka dan ta ga komai naka amma ba tarena ka ba to sakin fuska ba zai sa tarena ka ba ai kwarai da gaskiya da ba tarena ka yadda ta ganka din nan da daddare ta galle ka da safe kai wani rawani da kunnuwa haka kawai wai ce ƙarya banza ka ba ne ka kana wani murza gashin baki wai kai oga waɗanne sahabbai wurin da annabi ya koko a to ban sani ba dai an dai ce dai jama'a na wurin sai kwarai da gaskiya to ai ba mamaki yanzu na wurin sai me eh ghazwatu hunainin yakin da aka je na hunainin duk ba suna wurin ba sai dina ali da kanshi yake ba da labari aka ce har kai ka gudu da kake ga danga kusa yaki yace har ni yace manzo Allah ne kawai bai gudu ba a ran nan yaki aka tafi wa yawma hunainin idza ajabatkum kasratukum suka tafi suna alfahari da yawan su da suka je sai Allah madaukakin sarki ya juye al'amarin sai zama aka zo aka yi nasara a kansu dukkan su Aliyu ya ce ba wanda bai gudu ba sai da kowa ya gudu ya tsawo yana fakiya manzo Allah yana dan kakkarewa haka aka ce Aliyu har kai ga danga kusa yaki al-Haidara yace hanni sai da na gudu a to menene abin ya fi karfin ka gudu mana wala ai kwarai da gaskiya ai ba ai bu bane ko yakin musulunci akwai inda in ta kama gudu sai ka kauce Allah ya shiryar da mu na ba mamaki ko a samu ya taba yin wata koko amma dai wannan dai na sani dai a yanzu insha Allah Allah ya shiryar da mu to bari mu karasa wasiyoyin da sayyidina Umar yake yi dan haka sai a kula da mutuncin mata jama'a sayyidina Umar dai yace fa innahum domin su mutanen Madina din nan ridul islam sune ainihin mayafi na addinin musulunci su suka rufa musulunci asiri jama'a a lokacin a Makka an kuntatawa annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Khadija ta rasu Abu Talib ya rasu sai mutanen Makka suka ce to ma suke makonka da mulkin su da isassu da kudin su sun kare yanzu wa zai taimake ka kunci ya yawa ga annabi da sahabbai sai annabi ya ce wasu sahabbai su gudu su tafi sarkin wurin sarkin kasar Habasha sarki Najashi a lokacin yana Kirista sarkin yace ku je wurin shi ku zauna ku tafi kasar Habasha ku zauna fa inna biha malikun a wannan kasa akwai wani sarki la yuzlamu indahu ahadun ba a zaluncin wani a gaban shi baya yadda ai zalunci a kasar shi sarki ne Kirista sarki Najashi amma da yake Christianity nashi da gaske ne kuna ga daga baya sai da ya musulunta da manzo Allah ya aika mai da wasiqa ya karbi wasiqar ya karanta sai da ya sauka daga kujeran mulkin shi saboda girmama wannan wasiqa ta manzo Allah ya sunsuna ta a kirjin shi ya sa a goshin shi ya kira waɗannan sahabbai ya ce a sirrance ku je ku gaya mishi na musulunta amma bazan iya bayyana musulunci ba saboda halin da na waye gari na ganni a ciki yace kuma ku ce mishi ba dan mulkin nan da nake ciki ba, wallahi da na zo sai na zama yaron shi mai rike mishi buta in zai yi alwala. To sai musulunta sai yayi tsari, duk lokacin sallah in yayi sai ya tashi, a ce sarki zai tashi ya shiga gida, sai ya shiga gida sai ya salla shi kadai har ya rasu. Don musulunci zaka yi gurgurdan abin da baka iya, abin da ya iya kenan. Ya rasu a tsakanin su kristoci ne, malaika Jibril zai ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama, abokinka na jashi ya rasu, ka tashi kai mishi sallah. Aka fita filin idi inda ake wa musulmi sallah, aka je aka tsaya tamkar gagawa a gaba, aka yi mishi sallah. Wannan salatul ghaib kenan. Salatul ghaib ita ce in wani dan uwa ya rasu a wani wuri da an tabbatar da ba a yi mishi sallah ba, ko kuma misali ruwa ya cinye shi, an tabbatar da ruwa ya cinye shi ko dabbobi sun cinye shi, babu laifi sai liman ya tsaya sai mamu su bi bayan shi tamkar gagawa a gaba, sai a yi sallah da nufin shi. Wannan ya tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, yana cikin sahihul bukhari da sauran littafai. Allah ya shiryar da mu. To sai ce waɗannan mutane na Madina su suka rufa musulunci a siri, su ne mayafin musulunci. To a lokacin sai sahabbai suka hijira suka tafi ƙasar Habasha, shi ko manzon Allah sai ya zauna, da zama ya yi kamari sai shi ma ya ce bari yana da dangin uwa a Fa'if, sai wasu ɗan tausaya mishi, yana zuwa Fa'if bai shiga garin ba ma suka koro shi. Da ya dawo Makka sai kunci ya ƙaru, suka ce to kaga ka tabbatar da baka da inda zaka je sai nan kenan. To a wannan halin fa mutanen Madina suka naɗo wakilai, suka ce ka zo ka zauna wurinmu za ka yi musulunci lafiya ƙalau, mu mun lamince maka, don Allah ba su rufa musulunci asiri ba. To al-ansar kenan, allazina tabawwa'u ad-dara wal imana wa jubatul mali, sannan su ne suka tara dukiya suka taimaka addinin musulunci. Idan ka yi hijira daga Makka ka taho gurin su, sai annabi ya hada zumunta, haka yake, wani mutumin Makka ya zo yau sai a samu wani mutumin Madina, sai a ce to kun zama ƴan uwan juna, tamkar uwa ɗaya uba ɗaya, har gado suke ci na junansu a lokacin. To shi wannan mutumin Madina sai ya ce dukiyata ka ɗauki rabi, matana sai je fito da su guda biyu ne ko guda uku ko guda hudu, sai ce ka dubi wadda kake so, don Allah ku duba adalci jama'a, ba wai kawai dama wata ta fitine ka to shikenan bari zan saki wadaya shikenan, dama to ba rufa maka asiri ba, a'a amma sai a fito da su zabi wadda kake so ciki, ka duba. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, suna sisita ƴan uwansu akan kansu. Sai ce ka zabi wadda kake so, in ka ce wance, sai ya sake ta sai ta zauna sai ta idda. Su kuma matan da yake a lokacin matan sun shirya musuluncin suke da gaske, musuluncin take da gaske, tunda ta lura cewa da gaske ake musuluncin, ita ma da gaske take, dan haka sai ta ba mijin haɗin kai, sai ya sake ta sai ta gama idda. Ya biya sadakinka kuma ya daura maka aure a halin matar shi ce a da. To mutanen Madina kenan, don Allah idan har musulmin farko sun iya yin haka, me zai hana yanzu dan wani musulmi ya rasu wani cikin musulmi ya auri matar shi, kamar yadda muka sha nasiha akan haka? Me ya aibun haka? In ya zama manzon Allah wani cikin sahabban shi ya rasu ya auri matar shi, to me ya zafi kuma? Hafsa mijinta sahabi ne sai ya rasu, manzon Allah ya aure ta. Ummu Habiba mijinta sahabi ne sai ya rudde zama Kirista, manzon Allah ya aure ta. Ummu Salama mijinta sahabi ne, mijinta ya rasu, manzon Allah ya aure ta. Wallahi babu aibi akan haka. Inda za a yi haka sai ku ga an rufe asirin juna, an faɗi tare, an tashi tare. Ma'ana wani cikin musulmi ya rasu, sai a samu wani, sai ya fito bayan ta gama idda, bayan ta gama sai ya aure ta. Waɗannan ƴaƴanka ne, sai ka rike su amana, ka kula da ita. Amma sai ka ga duk anguwar an batta, mace ce mai mutunci tana cikin rufin asirinta da komai, ba yadda za ta yi tunda yanzu miji ya rasu. An fara dan hada mata taimako a masallaci wata ɗaya ne, wata na biyu an gaza, dole sai ta fito gata nan kasko biyu, kaskon kosai da kaskon koko. Wannan dan tasha ya zo ya tsuguna ya sha koko ya gaya mata bakan magana, bai san darajarta ba. Ku da kuka san darajarta kun ce wai kada ku aure ta wai a zarge ku, zargi shin wai shi yake kan shi ko yin shi ake? To tunda ba shi yake yin kan shi ba, ai matsala ta zama mai sauki, a daina yi mana. Da a ce zargin nan shi yake yin kan shi, to da sai a ce to ba yadda za a yi, amma yin shi ake, to a daina mana. Kuma kai da kake zargin, ka tabbatar da cewa matsala za ta iya faɗa a kanka. Kai da ke tsoron zargin, matsala za ta iya faɗa a kanka. Amma yanzu Abu Salama da ya rasu, sahabi ne, yanzu Allah ya auri matar shi Ummu Salama, ya rike waɗannan agololi guda biyu, Zainab da Umar. Kana jin har ruwaya hadisi suke, suna da hadisai tsakanin Bukhari da Muslim. To don Allah ba a samu alkhairi ba jama'a? To abinda ake so kenan jama'a, addinin musulunci bai hana ba. Zargi so ake, kowa ya tabbatar da tsakanin shi da Allah in dai yayi kyau. To jama'a dan sun zarge ka babu wani abu. Kuma jama'a su daina zargi mana. Kai dan menene zaka zama idanuwanka sai dai sharri suke kallo, ba sa kallon alkhairi.
me ya hana bakinka ya faɗa alheri, ka hana bakinka ya faɗi sharri mana. Manzon Allah ya ce yana daga cikin abin da yake alamar musuluncinka yana da kyau abin duk da babu ruwanka, to ka ja bakinka kai shiru dan Allah da ruwanka ne da wannan matsala. Me ya ruwanka da sai kai zargi akai? Sannan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda duk ya imani da Allah da ranar lahira, in dai ka yarda za a yi tashin kiyama, ka yarda Allah ya halice ka, ka yarda da kalmar la ilaha illallah da kake faɗi dangane da Allah, to ka tabbatar da cewa duk abin da zaka faɗa ka auna shi tukuna. Alheri ne to ka faɗa, sharri ne karka sake ka faɗa, sai ka zauna lafiya. Amma kai kawai ka saki bakinka babu linzami, babu saiti, duk abin da idanka ya gani sai bakinka ya faɗa, wallahi zaka rena kanka a ranar alkiyama. Manzo Allah ya ce ina yi maka wasiya da ainihin yawaita shiru da karancin magana, saboda shi zai fi sauƙaƙe hisabi a ranar alkiyama. Hadisi ne Hasan al-Imam Ibn Abi Dunya ya fitar da shi a cikin littafin shi Kitab as-Samt wa Hifz al-Lisan. Allah ya shiryar da mu. To shine sai ainihin Sayyidina Umar ya ci gaba da ainihin wasiya. Waɗannan wasiyoyi fa wai duk yana yin su ne musamman tukuna akan shugaban da zai ainihin zo ya karɓi ainihin khalifanci a bayan shi. Sayyidina Umar sai ya ci gaba da cewa wajibatul mali, su mutanen nan na Madina, mutanen da suka taimaki addinin musulunci, su ne suka taimaka suka rufa musulunci asiri, suke tara dukiya don aiwa musulunci hidima, wa ghaizul aduwi, kuma su ne suke fusatar da makiya, su suka baiwa makiya haushi har addinin musulunci ya samu ƙarfi haka. Wa alla yu'khadha minhum illa fadluhum, kuma kar a sake a karɓi wani abu na daga dukiyarsu sai abin da yake ragowa ne, ma'ana abin da ya zan an lissafa an bayar da zaka sai a karɓa, an ribahum, kuma a kan yardarsu. Kar a je a ainihin yi musu murɗiya, a je saboda talakawa ne a kwace musu fili, a kwace musu gonaki, za a yi kamfani, za a yi ma'aikata, kuma a yi wannan abin, sai a ce ai su za su ci moriya, kuma ba za a biya su diya ba. Jama'a kuna jin fili ne dan siriri, Sayyidina Umar zai roki arziki, amma sai dai aka bada izini. Yace in ya mutu a je a kai gawo shi kofar ɗakin ta, in ta yadda to in bata yadda ba a koma da shi makabartar musulmi. Saboda ɗani guda in ka ci na wani abnan ƙasa, ranar alkiyama sai an nannade shi tun daga ƙasa nan har zuwa ƙasa ta bakwai, an mai da shi gargara, an yi maka abun wuya da shi. Zaka iya ɗaukan tayan katafila, tayar katafila in aka saba maka a wuya zaka iya ɗauka? To a filin alkiyama in ka san ka taɓa cin fili ɗani ɗaya na wani inci bakwai, kamar mita 15 ko mita 15 ko ƙafa guda, aka ce wannan ƙafa guda sai a naɗo ta tun daga ta ɗaya, ta biyu, ta uku, har ƙasa ta bakwai, sai a yi matuƙar randa bawul da ita a saba a wuyanka. Zaka iya ɗaukan mangala guda ana gudun fanfalaki? To ka shirya, in ka san ka ci filin wani, kai ne sarki, kai ne mai anguwa, kai ne dagaci, ka je ka mayar mishi, kuma ka roki ya yafe maka, sannan ka roki Allah ya yafe maka. Sa'id ibn Zaid yana ɗaya daga cikin mutane 10 'yan aljanna ɗin can da muka fara bayani a kansu ɗazu. Imam Muslim ya rawaito hadisin shi. Malami ne cikin sahabbai, yana da wata fitinanniyar makwabciya. Ran nan kawai saboda sharri kawai sai ta kururuwa a tsakar gida, ita wannan mutum ya ci mata iyaka, ya sari filinta ya ƙara da nashi. Ya fito ya ce baiwar Allah ki kwantar da hankalinki, ban ci miki iyaka ba, ban ci filinki ba, yaushe zan ci filinki? Bayan na ji manzon Allah ya ce wanda ya ci filin wani daidai da ɗani guda za a nannaɗe a tun daga ta ɗaya har ta bakwai ƙasa a sa mishi a wuya ranar alkiyama. Ya ce ban ci filinki ba, ta ce wallahi ka ci. Ya ce ya Allah, wannan mata abin da take faɗi a kaina in sharri ne, Allah maɗaukakin sarki ka sa mata makanta, kuma ka sa kabarinta a tsakar gidanta. Wallahi ka guji taɓa bayan Allah, wani kana nan kana ganin shi yana yawo da ya shara wata uku bai wanke ba, wallahi in yi Allah isa sai ka kama hanya ka je kai hadari, sai an zaro naman ka tsakanin inji da ƙarfe mota. Ka guji Allah isa, amma ai Allah isa ka ja leɓar rawanin ka sai an yi tafi dubu. Maiwa ba ai kwakwara bane, yanzu ne akai kwaya ɗaya mai kyau, shi yasa ka guji zalunci. Wannan addu'a sai ta kama ta, ran sai ta makance, haka siddan sai ta makance, babu wani tabaran hangen nesa kuma da za ta gani, tunda wannan wali ne mata addu'a. To ana nan ta fito za ta tafi ban ɗaki ne ko wani wuri za ta tafi, kawai sai ta faɗa cikin rijiyar tsakar gidanta. Aka yi juyin duniyar nan 'yan kwana-kwana, su wane ne suka kasa fito da ita? Aka ce to ya za a ciki kawai, kaga addu'ar waliyan Allah. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To kai da ka taɓa cin filin wani 1970, 1960, 19 kaza, ka tabbatar da cewa fa yana nan a rubuce, kai ne ka nemi ka manta, sai yanzu da kake jin wa'azin nan ne ka tuna, ai ko mun taba taushewa wani fili fa, ai mun taba kazato, amma lokaci yayi nisa, wallahi lokaci bai yi nisa ba a wurin Allah. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To saboda yadda lokaci ya kure insha Allah ta'ala, sai gobe za mu zo mu karasa wannan hadisi, sannan mu fitar da sharhi kamar yadda muka yi alƙawari a jiya, cikakken sharhi, don akwai
masjiyar dawa ta yanki
manci zamu tattauna
ci gaba da zuba ya mutu
ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.